الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا وأنفقوا مما رزقناكم فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله قدير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر والله بما تعملون بصير.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمه الله. بركم da wannan yammaci na Laraba 1 ga watan Ramadan shekara ta 1434 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 10 ga watan 7 shekara ta 2013 miladiya. Idan ba manta ba darasin mu na jiya, mun tsaya ƙarshen aya ta 42 cikin wannan sura mai albarka, suratul nisa. Yau za mu tashi farkon aya ta 43. Fadin Allah madaukakin sarki, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Bismillah.
Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
وبنجد ما دوك تنسركية يا أيها الناس يا قوة دسك إيماني لا تقربوا الصلاة كذا كسوة تخلى وأنتم سكارى الحالم كنا تكين حالم معي. كلمة يا أيها الذين آمنوا kira ne zuwa ga waɗanda suka yi imani banda kafirai a ciki banda mushrikai a ciki banda dukkan wanda yake inkarin kadaituwar Allah subhanahu wataala da kuma manzancin manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daka wannan shi ake kira da annidarun sa kira ke bantaccen kira ya sha bamban da ya ayyuhal ladina ya ayyuhan nas idan aka ce ya ayyuhan nas wannan budaddan kira ne duk wani mutum yana shiga ciki wanda yayi imani da wanda bai yi imanin ba da wanda ya yadda da addini da ma wanda bai yadda da addinin ba amma kalmar ya ayyuhal ladina amanu wannan ke bantaccen kira ne dan haka in aka ce ya ayyuhal ladina amanu kada ana nufin waɗanda suka yadda da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi imani da shi waɗanda suka yadda da cewa shi annabin Allah ne shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa duk inda ka ji an ce ya ayyuhal ladina amanu to kai musulmi kada kai saurin tafiya ka tsaya ka ara kunnanka domin ko dai wani alkhairi ne za a umarce ka ko kuma wani sharri ne za a hana ka dan haka cikin sa akwai moriya gare ka kar kai hanzari kar kai gaggawar tafiya da zarar ka ji an ce ya ayyuhal ladina amanu ubangiji ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu ssalata ya ku waɗanda suka yi imani kar ku kusanci sallah malamai suka ce kar ku kusanci sallah ana nufin kada ku je masallaci domin zuwa masallaci kusa ne da sallah to daidai da masallaci ma kar ka je shine ma'anar la taqrabu ssalata waɗansu malaman suka ce a abin nufi ba wai sai masallaci ba amma duk inda kake kada dai ka yi sallah sai in an gama maka wannan bayanin ka ji waɗannan sharuɗan ka ji waɗannan gamsassun bayanan to sannan sai ka aiwatar da abin da aka ce ka yi kuma ka guje wanda aka ce kar ka yi to sannan fi'ilin la taqrab akan yi masa fataha akan ta'un a ce la taqrab kuma akan yi masa dhamma akan ra'un kai a ce la taqrub akwai bambanci tsakanin la taqrab da la taqrub la taqrab daidai ke da la tafa'al kada ka aikata amma la taqrub ana nufin la tadnu kada ka zo kusa kusa kai nesa nesa daka la taqrabus salata abin nufi kada ka aikata sallah ko a masallaci ko a wajen masallaci tunda mun ce la taqrab bi ma'ana la tafa'al kuma malamai suka ce a ce karka kusanci abu yafi a ce ma karka yi shi tasiri wajen karfin hani akwai waɗansu laifuffuka saboda muninsu ubangiji bai ce kar a yi su ba sai ya ce kada a kusanci ma wajen kamar zina wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ubangiji bai ce ba wala taf'alu zina ko wala tazunu sai ya ce wala taqrabu zina ko kusa da ita ma kar ka yi kamar cin dukiyar maraya Allah bai ce ba kada ka ci dukiyar maraya kadai sai da ya ce da kai wala taqrabu malal yatim saboda munin ayyukan ba ma wai aikata su ake cewa kar ayi ba kusantar su ma ake cewa kar ayi to haka nan ma la taqrabu ssalata kada ku kusanci sallah wa antum fukara in dai kuna cikin halin maye malamai suka ce kalmar fukara jam'i ne na sakaran sakaran wanda yake cikin maye kenan jam'in sa shine sukara waɗanda suka bugu da yawa waɗanda suke cikin maye da yawa kamar yadda akan ce hayara jam'u hayran kamar yadda akan ce kusala jam'u kaslan dan haka la taqrabu ssalata wa antum sukara jam'u sakran kada ku kusanci sallah alhalin kun bugu kuna cikin maye kaga a farko an ce ya ayyuhal ladina amanu kuma an ce la taqrabu ssalata wa antum sukara kar ku kusanci sallah kuna maye wannan sai yake nuna maka cewa lalle wannan ayar ta dace kafin a zo a shafe ta da waɗansu ayoyin da suka biyo bayan ta tun a lokacin da ba a haramta shan giya bane kwata-kwata ake magana akan wannan domin giya tana daga cikin abubuwan da suka yi tasiri ga mutane gabanin musulunci musamman al'ummar larabawa babu wanda za ka samu cikin ɗari bayan da za a yi ka samu cikin ɗari 99 ko kuma 85 ba sa shan giya hasali cikin duk adadin ɗari sai ka samu kusan 90 suke shan giya ƴan kaɗan ne marasa shan har ma mutum ya ce baya shan giya shine baƙo saboda me saboda shan giyar shine gamamman abu wanda yake kowa ya sani kowa ya saba babu babba ba yaro ba mace ba namiji kowa shan giya yake yi to dan haka ubangiji madaukakin sarki bisa ga hikimarsa da jin kambayinsa dan ya san giya ta riga ta kama jikinsu rana tsaka zai wahala a zo a ce su daina sha kuma su daina kuma saboda tausayin Allah subhanahu wataala ga bayi da sanin halittar da ya ga jikin dan adam ya san cewa nau'in kayan maye in suka riga suka kama jikin dan adam raba shi da surana tsaka yana da matsala kwarai da gaske wani dan ya riga ya saba sha kazo kace ya daina sha rana tsaka to karshe daina shan kuma zai iya haifar masa da wata matsala kila ma ya rasa rayuwarsa baki daya daka idan mutun ya zama ya saba shan kayan maye in ana so a raba shi da su to rage masa adadin abin da yake sha ake yi a hankali a hankali ya saba shan kwalba 10 sai a dawo da shi kwalba 9 ana nan sai a dawo da shi 8 ana nan 5 ana nan har ka mai da shi kwalba 1 har wata rana ka raba shi da ita to daka Allah madaukakin sarki da zai hana mutane shan giya bai ce da su rana tsaka a daina shan giya ba saboda waɗansu daga cikin su da za a ce kar ku sha giya to akan haka sai dai su ce mun hakura da musulunci to da haka sai aka bar su suna shan giya su kuma suna sallah suna shan giya su kuma sun yarda da Allah suna shan giya kuma su sahabban annabi ne amma a hankali sai ake rage musu ita a hankali sai ake dora su akan saiti ne yadda har gaba za su zo su daina ta da farko Allah madaukakin sarki ya fara kushe wa giya ya yi mata habaiti cikin ayat suratul nahl yace wa min samaratin naqil wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi zalika laayatin liqaumin yaqilun wa min samaratin naqil daga ya'en itaciyar dabino ne wal a'nab da na'ilili tattakhizuna minhu sakaran da kuke rikar kayan maye domin a wancan giya a wancan lokaci ana yin giya ne ko da dabino ko da inibi ba kamar yanzu ba da gero da dawa da sauransu abu ya fadada a wancan lokacin abin da suka fi yin giya da shi dabino ko ilimi to sai Allah zai yabi dabino zai yabi ilimi sai ya bi shi a lokacin da ba a yi giya da shi ba amma da aka yi giya da shi kuma sai ya yi shiru to ka'ida malamai suka ce idan kana so ka kushe abu yabi kishiyarsa kana so ka kushe maye to sai ka yabi abin da yake ba na maye ba shi mai hankali yana jin an yabi wanda ba maye ba to ya san shi kuma maye abin zargi ne to da haka sai Allah ya dauki wannan salan yace itaciyar dabino ƴaƴanta da itaciyar inibi ƴaƴanta in an ci abinci ne mai kyau amma kuma ana yin maye to shi kuma mayen sai bai ce ba mai kyau tun daga nan sai zuciyar waɗansu daga cikin sahabbai ta fara motsuwa sayyidina Umar yake cewa Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya Allah ka fito kai mana bayani game da giya bayanin da zai warkar da mu musamman mai cece ita domin su suna da hankali suna da tunani sun fahimci cewa akwai matsala an yabi itacen dabino da inibi in ba a maye da shi ba amma lokacin kuma da aka mai da shi giya ya zama yana sa maye nan kuma sai ba a yabe shi ba to wannan sai ya jawo waɗansu daga cikin sahabbai suka zo suka tambayi annabi wai mai cece giyan nan ne wai mai mutuncinta ne wai za mu ci gaba da sha ko za mu daina me amfaninta me cutarwarta yas'alunaka anil khamri wal maytir suna tambayar ka game da giya da caca qul kace da su fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin nas cikin giya akwai zunubi mai yawa cikin caca akwai zunubi mai yawa wa manafi'u lin nas amma akwai dan kankanin amfani ga mutane domin suka ce giya tana musu dan amfani domin tana cire musu tsoro in sun sha tana yaye musu bakin ciki tana sanya musu kwarjini ونشربها فتتركنا ملوكا واسدا لا ينهنمنا اللقاء حصان دان سابي دتي امك شاتا سي مجي من زما ودان سو سراكونا تانا سا منا جن ديداي دا كوا kamar wasu zakoki ba ma tsoran abuga a wani baitin yake cewa fa innal mudama tuqawwi al'izama wa tanfit iqama wa tanfit tara ita giya da kake gani tana sa kwarin kashi tana yaye bakin ciki tana sa wa mutum farin ciki da annashuwa to wannan shine dan karamin amfanin da suke samu a tattare da giya amma sun manta da cewa suna asarar dukiyar su sun manta da cewa suna shigarwa da kansu cuta a cikin cikin su sun manta da cewa suna hasarar hankulan su wanda a sakamakon hasarar hankula zaka iya hasarar komai dan in baka da hankali ba mutum bane ba kai ka zama dabba kamar ke kawai ta mutane amma jaki ne kai da haka wannan yana daga cikin asarorin da suka yi a cikin giya to wannan shine mataki na biyu ubangiji madaukakin sarki yace fihi ma ismun kabirun wa manafi'ul linnas har yanzu dai ba a ce a daina shan ta ba amma dai an sake kushe ta dan haka sayyidina Umar da sauran sahabbai suka ci gaba da addu'a Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya Allah kai mana bayani dai gamsashe dangane da sha'anin giya to sai mataki na uku shine Allah madaukakin sarki yace to yanzu idan za a sha giya ba a kowane lokaci za a sha ba a rinka shan ta a wasu lokuta banda sauran lokuta yanzu a daina shanta sai bayan sallar isha zuwa asuba. Abun ka da ya faru shine al-Imam Ibn Abi Hatim da wasu daga cikin malamai sun rawaito, sayyidina Ali dan Abi Talib yake bada labari, yace wata rana wani daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada mana liyafa ta cin abinci, ya gayyace mu. Sayyidina Abubakar yaje, Umar yaje, Uthman yaje, Ali yaje, Abdurrahman dan Auf yaje, Sa'd dan Abi Waqqas yaje. Da suka je bayan sun ci abinci kuma sai aka kawo giya, duk suka sha. Sai giyan nan ta kama kwakwalan su, suka fara maye, kuma gashi lokacin sallah yayi. Da aka suka dai tashi a haka suna rangaji, aka yi alwalad da kyallakir, aka daidaita sahu. Sai aka tura Ali ibn Abi Talib, aka ce yayi sallah. Da yazo wajen karatun sallah sai ya karanta kul ya ayyuhal kafirun. Da yazo karshe sai ya takuɗa karatun kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa nahnu na'budu ma ta'budun. Ya ku kafirai, bana bautawa abinda kuke bautawa, kuma ba ku bautawa abinda nake bautawa. A karshe kuma sai yace da mu da ku duk muna bauta iri daya. To kaga an gina an rusa. A wata ruwayar a karshe sai yace laysa li dinun wa laysa lakum dinun, ni ma ba ni da addini kuma ba ku da addini. To wannan sai ya haifar da matsala. Giya ta kama kwakwalwar liman hatta kai yayi irin wannan farna. To kaga dole a dau mataki a kanta. A wata ruwayar Sa'd dan Abi Waqqas yace haka dai kuma dai muka ci gaba har sai da ta kai watan wata rana ma wani ya sake gayyatar mutum abinci, ya ba mu abinci kuma ya ba mu giya da muka sha. Tattaunawa ta faru tsakaninmu har wani daga cikin sahabbai ko Abdurrahman dan Auf ko wani ya ɗauki ƙashin naman raƙuman da aka ci ya farɗe wa Sa'd dan Abi Waqqas hanci, hancinsa ya ta zubar da jini, sakamakon haka hancinsa ya zama a yage har ya bar duniya da yagaggen hanci sakamakon wannan tabo da aka yi masa. To wannan sai ya sa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce to yanzu giya a daina shanta lokacin sallah. Ya ku waɗanda suka yi imani, in dai kuna cikin maye ku daina zuwa masallaci, ku daina yin sallah, domin za ku zo kuna faɗar maganganu ba yadda suke ba, za ku zo kuna canja karatun Alƙur'ani kuna yin sabo a cikinsa. Har ma daga wannan lokaci sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa ladanansa waɗanda suke masa kiran sallah, duk kiran sallah in an yi, in an zo hayya alal salah hayya alal falah, sai kuma ladan ya ƙara cewa la yaqrabanna as-salata sakranun, duk wanda ya san yana cikin maye kar ya zo masallaci, ya zaman sa a gida, saboda mai saboda dai lokacin ba a hana shan giyan ba. Da haka haka aka ci gaba da tafiya. Sayyidina Umar da sauran sahabbai suna ta addu'a, Allahumma bayyin lana fil qabri bayanan shafiya, Allah kai mana bayani dai gamsasshe game da sha'anin giya. To har sai daga baya sai aya ta ƙarshe wacce ta hana shan giya kwata kwata ta sauka cikin suratul Ma'ida, ya ayyuhal ladhina amanu innamal qamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ku waɗanda suka yi imani, ku sani giya da caca da gumaka dauɗa ne na ayyukan shaytan, ku nisance su don ku samu tsira a wajen Allah. Inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha'a fil qabri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis sala fa hal antum muntahun. Sai suka ce intahaina intahaina. Ubangiji yake ku sani shaytan ne yake so ya kulla gaba tsakaninku, yake so ya hana ku ambaton Ubangiji, sai ya rasa ta hanyar da zai bullo muku, sai ya bullo muku ta kayan maye. Dan haka ya sanya muku son su, domin in mutum ya sha maye baya cikin hankalinsa, wanda baya cikin hankali ya zai ambaci Allah, wanda baya cikin hankali ya zai yi sallah, wanda baya cikin hankali ya zai ga dan uwansa ya mutunta shi, ba zai mutunta shi ba. Har ma zai iya ɗaukar hannu ko ya ɗauki kayan makami ya daɓa wa ɗan uwansa, ƙarshe kuma sai gaba ta kullu. Da haka Allah ya ce to wannan shi ne makircin da shaitan yake so ya kulla muku, ya biyo muku ta cikin kayan maye. Fa hal antum muntahuna, yanzu ku ba za ku hannu ku daina ba? Sai suka ce intahaina intahaina, mun daina mun daina ya Allah. Da haka duk wanda ya je gidansa sai ya je inda tulin giyarsa yake, sai ya rusa ya kwararar ya zubar ya fasa kalamar, a ƙarshe shi kenan sai aka daina shan giya. Saboda wannan ayar da muke karantawa ita ce mataki na uku cikin matakan hana shan giya guda hudu da aka bi. Mataki na farko ayar suratul Nahl, wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakran wa rizqan hasana. Mataki na biyu ayar suratul Baqara, yas'alunaka anil qamri wal maisir. Mataki na uku ayat cikin suratul nisa'i wannan da muke karantawa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara mataki na hudu ayat cikin suratul ma'ida innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawati wal baghdha' fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salat hal antum muntahun daka malamai suka ce haka alqur'ani yabi haka ubangiji madaukakin sarki yabi mataki mataki wajen ya hana mutane shan giya dan haka in kaji ana karanta wannan ayar ya ku wadanda suka yi imani kada ku zo masallaci kuna maye to ka sani cewa kafin a shafe ta ne ayar yanzu an shafe ta yanzu kan ba yadda za a yi ka sha giya kuma a kira ka da sunan mumini amma a da tunda ba a hana ba Allah ba zai kushe ka da abin da bai hana ka ba sai ya kira su da sunan mumine kuma tare da suna cikin maye ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara ya ku wadanda suka yi imani kar ku zo sallah kuna maye kaga a wancan lokacin mutum yana iya shan giyarsa kuma kace da shi mumini amma yanzu fa duk wanda ya sha giya ba sunansa mumini ba mumini baya shan giya mumini baya tata mumini baya zina domin duk waɗannan laifukan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su ya faɗe su cikin hadisin muslim yace duk mumini baya yin la yazni zani hina yaznib yazni wa huwa mu'min la yasriqu as-sariqu hina yasriq wa huwa mu'min la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min baya da za'i mumini ya zina kuma ya ci gaba da zama a matsayin mumini kana yin zina sai a tube riga imani sai kuma in kai nadama ka tuba ka daina Allah ya tabbatar ka tuban sai ya dawo maka da riga imaninka ba yadda za a yi kai fata kuma a ce da kai mumini da zarar ka je fatar kana yin fatar sai Allah ya ce da mala'iku ku kwabe masa rigar imani ba yadda za a yi imani ya zauna cikin barawo sai dai in ka tuba ka yi nadama Allah ya gamsu da haka ya kalli zuciyarka ya tabbatar da haka sai ya ce a dawo maka da rigar imaninka haka nan ba yadda za a yi ka sha giya kana mumini da zarar ka je za ka sha kana sha sai Allah ya ce da mala'iku ku tube masa rigar imani ba yadda za a yi sha giya kuma mu kyale shi da sunan imani mu bar shi da rigar imani a jikinsa sai dai fa in daga baya ka zo ka tuba kai nadama sai Allah ya ce kuma a mayar maka da kayanka dan haka a da akan iya shan giya kuma da imani amma yanzu baya yiwuwa ka sha giya kuma ka ci gaba da amfa sunan mumini sai dai fa in ka tuba illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat ya ku wadanda suka yi imani kada ku kusanci sallah alhalin kuna maye hatta ta alamu ma ta kuluna har sai kun san me kuke faɗa domin kada ku je kuna cikin maye ku faɗa abin da ba shi ake so ku faɗa ba ku yi karatu ba yadda ake yi ba duk jumhurin malamai haka suka fassara kamar yadda nake faɗa mana din nan sukara jam'i sakran sakran kuma ana nufin me maye to amma imam Dhahhak ibn Mazahib shi kadai ne ya fassara ayar da cewa kada kai sallah kana magagin bacci ya fassara maye anan da magagin bacci domin ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in dayan ku yana jin bacci to ya dakatar da sallah malamai suka ce musamman sallar dare sallar tahajjudi ko qiyamul layli ko tarawih ana sallah kana gingidi me ya zafi je ka zauna kai baccin ka in ka tashi kai amma baya yiwa a hada gudu da susar katara kana sallah kana bacci Allah madaukakin sarki bai yarda da haka ba da haka annabi ya ce domin gudun kada ka zo kana sallah kuma kana bacci ko kana gingidi kuma a ƙarshe ka zo kana faɗar kalmomin da ba su dace ba ga Allah a maimakon ka yabi Allah ka zagi Allah a maimakon ka tabbatar da gaskiya ka kushe ta a maimakon ka ce kai musulmi ne ka kafirta kanka da kanka da haka yin dayan ku yana gingidi a lokacin da yake tsaka da sallah to an dauke masa sallar ya je ya baccinsa daga baya sai ya dawo da haka imamu Dhahhak yace wa antum sukara ana nufin kada ku yi sallah kuna magagin bacci to da haka malamai suka ce waɗannan maganganu guda biyu duk da wancan shine ra'ayin jumhurin malamai amma wannan ma tana da damar shiga tunda akwai hadisi da ya tabbatar da ita kenan da me maye da kuma me gangadin bacci dukkanin su ba a so su yi sallah domin me domin sallah a baki wacce tana buƙatar hankali da nutsuwa da sanin me kake faɗa to su kuma su waɗannan halaye ba dole bane su kasance cikin nutsuwa ba dole bane su san ma me suke faɗa me maye ba dole bane ya san me yake faɗa haka nan me magagin bacci ba dole bane ya san me yake faɗa shine ma'anar hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san me kuke faɗa a wancan lokaci kafin a haramta giya shi yasa malaman musulunci suka ce in aka ce kai definition din menene maye wane ne bugagge sai ka ce shine wanda bai san me yake faɗa ba tunda Allah ya ce wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna a lokacin da kake maye har fa sai ka dawo ka san me kake faɗa kenan lokacin maye ba a sanin me ake faɗa kenan maye shine rashin sanin me mutum yake faɗa shi da kansa yake magana amma in ka tambaye shi an jima me ka faɗa bai sani ba ذاك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وأن شيني شرع دين فرقوا لك شيني شرع دان صلى دوانا آية أمتا كارك جي صلى هي كاسن يكي فدا كارك جي صلى الهال كان مايه كارك شك صلى الهال كان مايه جنبتي وأب نبي كما تقال لك ولا جنوبا haka nan kada ku kusanci sallah kana mai janaba lokacin da mutum yake da janaba namiji ko mace bai halatta bai sallah har fa sai in yayi wasu abubuwa wadanda suke kawar masa da wannan janaba wanda shine wanka idan ya samu ruwa kuma yana da lafiyar amfani da ruwan ko kuma ya rasa ruwa ko ga ruwan amma babu lafiyar amfani da ruwan amadadin haka sai ya taimama kamar yadda za a ambata a ƙarshe kalmar junuban jam'i ne kuma mufradi ne مُثَنَّانِ كُمَا نَمُجِ دَمَتِ دَأَنَا جَيَا مُسُ جُنُبًا عَلَى رَبْتِي أَكَنْ شَيْءٍ امْرَأَةٌ جُنُبٌ رَجُلٌ جُنُبٌ هُمْ جُنُبٌ هُوَ جُنُبٌ هِيَ جُنُبٌ هُنَّ جُنُبٌ سَكَتِي كَمَرْ مَدَّرِينِ بُؤْدٌ لَقُرْبٌ مَعْنَا كَلْمَا شَيْءٍ يَا لَيَا amma kana iya gaya wa namiji ka gaya wa mace ka gaya wa biyu ka gaya wa uku ka gaya wa mata ka gaya wa maza akwai irin waɗannan kalmomin a larabci dan haka aka ce junubun ana nufin namiji kwaya daya junubun mace kwaya daya junubun maza biyu junubun mata biyu junubun maza da yawa mata da yawa kamar qurbun da kuma bu'udun wadansu malamai suka ce kalmar junubun ba ta da jam'i daka da daya da mai yawa duk junubun ne huwa junubun hum junubun amma wadansu suka ce a akan yi masa jam'i akan ce ajnabun kamar qulqun da anaqun kamar dumbun da aqnabun daka dai Allah yake wala junuban haka nan kada ku kusanci sallah kuna masu janaba ko mutum daya ko biyu ko uku ko namiji ko mace kada wanda ya kusanci sallah junubun alhalin yana da janaba to kamar yadda muka faɗa a baya kusantar sallah zai iya yiwa zuwa masallaci duk wanda ya zo masallaci yayi kusa da sallah kusantar sallah zai iya yiwa alwala da nufin ka hauda duma ka kai sallah domin da zaran mutum yayi alwala yayi kusa da sallah to ba a so kai kusa da sallah sawa'an ko ka taho masallaci sawa'an ko kai alwala da sunan zaka hauda dumarka kai sallah ko da ba a masallaci ba indai ka san kana da janaba Allah yake karkai haka illa abiri sabili sai dai fa in hanya ce ta biyo da kai masallacin domin a da lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Madina ya gina masallacin sa da yawa daga cikin sahabbai duk sai suka jingina gidajensu da masallacin Annabi duk kewaye da masallacin Annabi gidajen sahabbai ne kuma kowa sai ya bude kofar gidansa ta jikin masallaci idan zai shiga gidansa sai ya shigo ta masallaci in zai fita sai ya shigo ta masallaci to sai Allah ya ce daga yanzu bai halatta ba mutum ya zo masallaci da sunan sallah in dai ya san yana da janaba in kuwa ba haka ba to sai dai fa in bai da wata hanyar da zai bi ya je ya nemi ruwan sai ya biyo ta masallacin kamar irin waɗancan wanda gidajensu amanna da masallaci yake kuma kofofinsu sai an shigo ta masallaci shine illa adiri sabilin sai dai ka shigo masallaci da nufin wucewa dan ka je ka nemo ruwan da za ka yi wanka wadansu malamai suka ce adiri sabilin ana nufin musafir matafi to da haka kalmar adiri sabilin za ta iya daukar mutumin da zai biyo ta masallaci da nufin wucewa dan ya je ya nemo ruwa ko dan wata bukata amma kuma yana da janaba to wannan an sassauta masa abinda ba a yarda ka yi ba shi ne ka shigo masallaci ka zauna kana da janaba amma dan ka biyo ta masallaci ka wuce dan ka je ka nemo ruwa dan ka yi wanka to wannan ba laifi ba ne ko da kana da janaba din uzuri ne an sauƙaƙa maka a shari'a malamai suka ce da mai janaba a nan da mace mai haila a nan da mace mai jinin biki duk hukuncinsu ɗaya idan mace tana haila hanya ta biyo da ita masallaci za ta iya bi ta wuce amma ta zauna ne ba a yarda ba wata rana na Aisha tace Annabi ya tura ni yace je ki dauko min tabarma a masallaci sai nace masa fa ina haila sai yace inna haidatuki laysat bi yadiki ai haila taki ba a hannunki take ba ma'ana sai wa mace mai haila izinin ta shiga masallaci dan uzuri kamar yadda aka yi wa mai janaba to haka nan ma mace mai jinin jego mai jinin biki idan uzuri ya kama za ta shiga masallaci ta wuce ko ta shiga ta dauko wani abu ba laifi abinda ba a yarda ba shine ka shiga masallaci ka zauna kana da janaba ba kai wanka ba ko ka shiga masallaci ka zauna ya kina al'ada alhalin jinin bai dauke kin yi wanka ba ko kina jinin jego alhalin jinin bai dauke kin yi wanka ba da haka ubangiji madaukakin sarki yace wala junuban illa adri sabili sai yace hatta ta ga tafilu har fa sai kun yi wanka abin nufi mai janaba sai yayi wanka yake sallah mai haila sai jini ya dauke tayi wanka take sallah, mai jinin biki sai jini ya dauke tayi wanka take sallah. Daka kalmar hatta kaga tafilu ta takaitu ne da abu na biyu da aka ambata banda abu na farko. Abu na farko ku shine mai maye, shi kan mai maye din mayen ya fake shi ba sai yayi wanka ba, in an yi kiran sallah zai alwalarsa ya zo ya sallah. Amma mai janaba shine wanda dole sai yayi wanka sannan zai zo ya sallah ko da an kira sallah. Haka nan mai al'ada, haka nan mai jinin jego. Daka hatta tattafilu har fa sai din kun yi wanka. Sai Allah madaukakin sarki yace wayin kuntum marada, amma idan kun kasance marasa lafiya, aw ala safarin, ko a halin tafiya, aw jaa ahadun minkum min al-ghaib, ko ɗayan ku yazo daga bayan gida yaje yayi tsugulo, to anan kuma ba za ka yi sallah ba sai ka yi wani abu, sai wani hukuncin kuma ya hau kanka. Aula masumin nisa, ko kuma kun yi taɓeɓeniya tsakaninku da mata, ka taɓa jikin mace ita ma ta taɓa jikinka, kaga an yi saduwa kenan. To a wannan hali Ubangiji ya ce falam tajidu ma'an, to sai kuma gashi ba ku samu ruwa ba. Mutum ya je ba shi da lafiya, gashi yana da janaba amma kuma bai yi wanka ba, ko kuma yana halin tafiya gashi yana da janaba kuma ya nemi ruwan wanka ya rasa, ko kuma ya je bayan gida amma kuma bai yi tsarki ba kuma ga lokacin sallah ya yi, ko kuma ya sadu da iyali janaba ta kama shi, ko mace jinin al'adarta ya ɗauke, ko jinin jegonta ya ɗauke amma kuma ba ta yi wanka ba, ko dai ta rasa ruwa, ko kuma tana jin tsoron in ta yi amfani da ruwan wani ciwo zai iya samunta domin yanayin sanyi da ake ciki. Shi ne Allah ya ce falam tajidu ma'an, ko dai ya zama ba ku samu ruwa ba. Malamai suka ce ko kuma an samu amma babu ikon aiki da shi, fatayammamu sa'idan tayyiba, a hakan a madadin wannan sai ku nufi waje wanda yake mai tsarki na ƙasa. Famsahu bi wujuhikum, sai ku shafi fuskokinku, wa aidikum, da kuma hannuwanku, ma'ana sai ku yi taimama a madadin ku yi wanka. Duk da taimamar ba ɗauke wankan take duka ba, a'a tana halatta maka ne ka yi sallah ta yanzu, amma an jima kuma in ka samu ruwa sai ka yi wanka, ana nan ana binka bashinsa. Idan mutum yana da jaraba ya nemi ruwa ya rasa ga lokacin sallah ya yi, to sai ya yi taimama ya zo ya yi sallah. Idan ya yi sallah kuma ana binsa bashin wankan, sai ya jira in ya samu ruwa kuma sai ya yi wanka. Idan da zai ɗau tsawon lokaci bai samu ruwan ba, haka dai zai yi ta yin taimama ko zai kai shekara goma, amma fa duk ranar kuma da ya samu ruwa sai kuma ya zo ya yi wanka, ana nan ana binsa bashin wannan wanka. To haka nan ma mutumin da yake batun da take mai al'ada, jinin al'adarta ya ɗauke, ga lokacin sallah ya yi, gashi babu ruwan wanka, ko kuma gashi ba ta da lafiya, ba za kuma ta iya zuba ruwa a jikinta ba, to a madadin haka sai ta yi taimama ta yi sallah, amma kuma ana nan ana binta bashin wannan wanka. Da haka wannan aya tana magana akan waɗanda suka samu kansu akan wannan yanayi. A farko an ce marada jam'u marid, jam'i ne na marid, marid shi ne mara lafiya. Malamai suka ce ba kowane rashin lafiya ba ne ke halatta maka yin taimama ke sa ka bar yin alwala ko ka bar yin wanka. Duk da aya ta ce rashin lafiya kawai ta yi shiru, to amma ana nufin rashin lafiyar da in kai amfani da ruwa a wajen wanka ko wajen alwala zai iya cutar da kai, ko dai ya ƙara maka zafin ciwon, ko ya jinkirta maka lokacin warkewa, ko kuma ma babu ciwon amma ya haifar maka da shi, kana ɗan jin sanyi-sanyi, kana tsoron in kai amfani da ruwa to wannan ruwan zai iya ƙara maka jin sanyin ka kai ga zazzaɓi, to anan ba a ce kai wanka ba, an ƙyale maka ka yi taimama daga baya, kuma idan ka samu sauƙi sai ka zo ka yi wanka. Da haka malamai suka ce duk da aya ta ce ciwo kawai ta yi shiru, to amma ciwon lallai sai wanda zai cutar, sai wanda idan an yi amfani da ruwa za a cuto. To sannan auja ahadun minkum min al-ghaib, ɗayan ku ya zo daga bayan gida. Bayan gida ana nufin tsarki, asali shine mutum idan ya yi bayan gida ko ya yi tsugulo zai yi tsarki da ruwa, to amma duk da haka in ya rasa ruwa an halatta masa ya yi me, an halatta masa ya yi tsarki da dutse. Sannan kuma in ya rasa ruwan alwala bayan ya yi tsarki da dutse har ila yau kuma zai yi me, zai yi taimama. Wannan shi yasa aka kawo mai bayan gida a tsakiyar magana, dan shi ma yana cikin waɗanda zai iya samun kansa a hali na rashin ruwa kuma taimama za ta kama shi a madadin ya yi sallah a haka, to sai ya yi taimama, ko a madadin ya jinkirta sallah har lokacin ta ya fita sai ya yi taimama. Kalmar lamassumin nisa, bisa ga kira'ar jumhur gaba ɗaya suna karantawa da lamassumin nisa, amma akwai kira'ar Hamza da Kisa'i da suke karanta lamassumin nisa. Ko kuma kuka shafi mata su ma suka shafe ku, shine ma'anar lamassu, domin lamasum ala rafi ala wazani fa antum kullu ma ala wazani almufaala yasduru min janibayn duk abinda ala rafi yazo da wazanin mufaala to yana nufin bangarori guda biyu sun yi contribution namijin yayi ita ma matar ta yi ka shafa jikinta ta shafa jikinka kaga wannan faduwa kenan to amma a qira'ar hamza da kisa'i lamasumun nisa ku kuka shafi matan su ba su shafe ku ba shi yasa wasu daga cikin sahabbai suka kafa hujja da cewa wannan ayar tana magana ne akan jima'i bisa ga qira'ar jumhuru lamasumun nisa abdullahi dan abba zaina cewa duk abin da yazo a qur'anance na kalmar lamasum ko lamsu abin da ake nufi da shi shine faduwa tsakanin namiji da mace yace to amma Allah madaukakin sarki mai girma da buwaya mai kunya ne shi yasa baya fadar jima'i kararren cikin qur'ani sai dai alkunya ko yace an taba jikin juna ko miji ya taba matarsa kamar yadda Allah madaukakin sarki ce wa in tallaftumuhunna min qabli an tamassuhunna kaga at-tamassu anan daga al-massu ne al-massu shine al-jima' haka yace ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma tallaftumuhunna min qabli an tamassuhunna at-tamassu shi ma'anan bi ma'ana al-jima' a wata ayar aula musumun nifa a wata ayar falam mata gashaha at-tagashshi shi ma al-jima'u ake nufi to amma Abdullahi dan Umar yake cewa a wannan ayar hujja ce da dalili da ke nuna cewa shafar jikin mace yana tarya alwala wanda kuma wannan shine fatawar mazhabar Imam Malik da wasu daga cikin malamai suna ganin in kai alwala ka taba jikin mace to alwalanka ta kare har ma sukan kasa shafar gida hudu kamar yadda malami Ishmawu yace wal masu wa huwa ala arba'ati aqsab in qasada al-lazzata wa wajadaha wa in lam yaqsidha wa wajadaha wa in lam yaqsidha wa lam yajidha wa in qasadaha wa lam yajidha mana shafa iri uku ce akwai shafar da zakai wa mace bayan kai alwala kai nufin jin dadi kuma ka ji dadin akwai shafar da zakai ba kai nufin shafar ba amma sai kawai accidentally ta taba jikinka kuma sai ka ji dadi sai alwala ta kare akwai kuma kai nufin ka taba jikin nata ka ji dadin amma kuma ka taba baka ji dadin ba nan ma alwala ta kare yace akwai kuma wacce ba kai nufi ba kuma baka ji dadin ba yace to anan da yusahabu min wudu an so dai kai alwala ma'ana dai ba a bari a kwashe duka dole dai sai wani abu ya hauka to amma magana mafi inganci shafar jikin mace dan mutum yayi alwala ba ta kare masa alwala ko da ya ji dadi sai dai in wani abu ne ya fita daga jikinsa dalilai da yawa suna nuna haka hadisi cikin sahih al-bukhari na Aisha tace wata rana annabi ya tashi zai sallar qiyamul layli ni kuma ina kwance a gaban sa tsakaninsa da al-qibla kuma ga dakin mu matsantsan daki ne dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi tsayaye karatu yayi ruku'u ya dago in zai yi sujada tace sai ya taba kafata ni kuma sai in janye kafa sai yayi sujada in ya gama sujada sa zai miƙe in sake miƙe kafafuwana haka in ya sake yiwa yazo wajen sujada sai sake taba ni to kaga inda taba jikin mace yana kare alwala gashi fa tsalla ake kuma ana taba ta kuma tana miƙe kafa tana wannan hujja ce da take nuna taba jikin mace kadai baya don kare alwala haka na Aisha take cewa sau da dama annabi zai yi alwala zai taho masallaci amma idan ɗaya daga cikin mu ta rako shi sai ya tsaya ya sumbance ta yayi mata kisa sannan ya taho kuma yazo ya salla ba zai sake alwala ba sallallahu alaihi wasallam kenan wannan sai ya nuna taba jikin mace ba shi ake nufi ba abin da ke kare alwala a'a abin da zai haifo bayan sa da mutum zai taba jikin mace amma ba wani abin da ya faru mazi bai fita ba daga jikinsa to wannan babu komai a tare da shi zai je ya sallaka taba jikin mace baya kare alwala to amma dai duk da haka matsala ce wacce waɗansu malamai sun dage sun cije akan cewa lalle taba jikin mace yana kare alwala wanda cikin sahabbai akwai wanda suka faɗi wannan irin Abdullahi dan Umar haka nan cikin malaman mazhabobi akwai wanda suka faɗi wannan kamar Imam Malik dan Anas ubangiji yace balam ta jiduma an fita yamma musa idan fayyiba in muku samu ruwa ba to ku nufi waje mai tsarki kalmar fata yamma mu bi ma'ana faqasudu domin at-tayammum bi ma'ana al-qasadu wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna tayammamu bi ma'ana wala taqasudu kada ku nufi a yaran larabci in aka ce tayammama bi ma'ana qasada ya nufi to amma a yaran shari'ar musulunci in aka ce tayammama ana nufin ya daki kasa da hannuwansa guda biyu ya shafi fuskarsa da tafukan hannunsa da aka ce mama anan akwai ma'anar ta larabci akwai kuma ma'anar ta musulunci da aka ubangiji anan yana magana ne da ma'anar musulunci fatayammamu sa'idan tayyiban ko ne kuwa je mai tsarki sai ku yi taimamar musulunci ita ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum ku shafi fuskarku ku shafi hannunku aya tana magana akan hukuncin temama ga wanda bai samu ruwa ba ko ga wanda yake mara lafiya ga ruwan amma ba zai iya amfani da shi ba ko yana da janaba ko jinin al'ada ce ta dauke ko ya je ba haya ya dawo to a madadin yayi amfani da ruwa in ya nema ya rasa yayi temama yadda ake temama kamar yadda hadisi suka nuna kuma kamar yadda aya ta nasanta shine a shafi fuska a shafi hannu ita temama a madadin alwala take amma kuma ba yadda ake yin alwala ake yin temama ba kaga a temama shafa fuska ce kawai da hannu ba shafa kafa ba kuskuren baki ba shaka ruwa ba za ka bidi rairayinka ka sheka ka ba a haka amma a alwala kaga akwai kuskuren baki a temama babu a alwala akwai shafar kunne a temama babu a alwala akwai shaka ruwa a hanci da fakewa a temama duk babu wannan kuma temama ana yin ta ne iya fuska da iya tafukan hannu kamar yadda hadisi suka nuna ingantattu cikin sahih al-bukhari da sahih muslim hadisin ammar dan yasir da hadisin bin imran ibn husayn da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna yadda za a yi temama yace inna ma yakfika an taqula bi yadayka hakaza yadda ki kafa da hannunsa guda biyu ya busa ko ya kada ya shafi fuska ya shafi hannuwansa da haka lokacin da mutum yake son yayi temama zai nufi inda kasa mai tsarki take kasan nan sawa'an rairayi ke ko yashi ne ko duwatsu ne yayi bismillah kamar yadda ake a farkon alwala ya daki kafa da hannuwansa guda biyu in kana da zobe a hannunka ba sai ka cire kayanka ba akwai wanda suke cewa sai an cire zobe sai an cire agogo annabi yana yin temama sai da zoben sa a hannu baya cirewa wasu suna cewa sai ka rinka mammotsa zobenka ko a yayin alwala ko a yayin temama wai dan kasar ta je wajen ko kuma ruwan ya shiga ai ba motsa zobe ba ko me za ka yi kasa dai wani waje ba za ta je ba da haka ba wanda ya dora maka wannan idan ka buga kasa da hannayenka guda biyu ko ka karkade su haka ko ka busa su haka ko ka shafe su haka dan idan akwai wani abu da ya tabo hannun ko ya makali da hannun ya zama ka karkade shi to sannan duk wanda ka fara yayi ko ka fara shafar fuska ko ka shafa hannayenka guda biyu haka na dama sannan na hagu sai kuma ka shafa fuskarka to wannan shine kadai temama akwai hadisan da suke nuna temama za a yi shafa zuwa gwiwar hannu wasu ma zuwa kafada to wannan duk hadisan ba su inganta ba wasu su kuma sun inganta amma an shafe su annabi sallallahu alaihi wasallam ya dada saukakawa mutane yadda ake temama daga haka zuwa yanayin da na nuna a farko sannan zaka ga wajen shafar wadansu malamai suka matsa wa mutane sai su ce wai kakkada ga hannunka ka rinka bi kana wani break dance a hankali to wannan ma duk bai da asali a musulunci kawai kai bismillah ka daki kasa ko ka fura ko ka karkade ko ka shafe sai kuma ka shafi hannu na dama akan na hagu sannan na hagu akan na dama sannan kuma ka shafa fuskarka ko ka fara da hannu sai kafa sai fuska ko ka fara da kafa da fuska sai hannu duk wanda kai yayi wannan shine temama shine fatayammamu ta'idan tayyiban famtahu bi wujuhikum wa aydikum min wa aydikum inna allaha kana afuwan ghafura lalle allah ya kasance afuwan mai yafiya ghafuran mai gafara Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana wannan ayar ita ce aya ta farko cikin ayoyin da suke magana akan temama a Qur'anance ayoyi guda biyu ne ɗaya cikin suratul nisa ɗaya cikin suratul maida sai dai ta suratul nisa sai ta bude da maganar sallah sai kuma ta cike da maganar temama dan a nuna maka da temama da sallah abokan juna ne suna da alaka duk wanda kaga yayi temama alama ce ta zai yi sallah amma ta suratul nisa sai ta fara da maganar alwala sai ta cike da temama dan ta nuna maka temama makwafi ce ta alwala sai an rasa alwala ake yin temama anan kafin a faɗi temama sai da aka ce la taqrabu ssalata aka fara maganar sallah amma a can kuma ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum aka fara da alwala wa aydikum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum جنوبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون نعم
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله lillahi nasira.
Abin da ya rage ban faɗa ba cikin magana temama shine temama abu ne wanda mu kadai Allah madaukakin sarki ya fara shar'antawa a duniya. Dukkan wata al'umma da ka sani da ta gabata ba wata al'umma da Allah madaukakin sarki ya mata sauki cewa in bata samu ruwa ba ko ba ta da lafiya ta yi temama a madadin alwala da mu aka fara. Da haka yana daga cikin kususiya na wannan al'umma. Zaka ga waɗansu abubuwa na shari'a kafin mu wasu sun yi, kafin mu an shar'anta wa wasu a gaban mu, kamar azumin nan da muke ciki kafin mu wasu sun yi. Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum. Da ana yi, daga baya kuma aka zo mu ma aka ce mu yi, amma ce mama da ba a yi da mu aka fara. Da haka wannan yana daga cikin kususiya ta wannan al'umma. Ubangiji madaukakin sarki ya ce alam tara ilal ladhina utu naseeban min alkitab. Shin yanzu baka kallon waɗanda aka ba su rabo na littafi? Suwaye waɗanda aka ba su rabo na littafi? Sune Yahudi da Nasara. Me ake nufi da rabon littafi da aka ba su? Ana nufin cikin littattafan da Allah ya shirya zai saukar a wannan duniya ga bayinsa, akwai littafin da Yahudawa ya bawa ta hanyar annabinsu annabi Musa alaihi salam, wannan littafi shine at-Taura. Akwai littafin da Nasara ya bawa ta hanyar annabinsu annabi Isa alaihi salam, wannan littafi shine Injila. Da haka waɗannan utu nasiban min alkitab, an ba su wani kaso na littattafan Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda mu ma an ba mu wani kaso na littafi shine alqur'ani. Da haka su ma an ba su. Sai Allah yake shin baka ganin waɗanda aka ba wa kaso na littafi, Yahudi da Nasara, yashtaruna dhalalata, suna musanya bata a madadin shari'a. Littafin su ya ce su shiryu, amma su kuma sun bata sun kisa shari'a. Kaga ma'ana ba su yi aiki da littafin su ba. Ubangiji ya ce mafalul ladhina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamafalil himari yahmilu asfara, misalin waɗanda muka ɗora musu nauyin su yi aiki da at-Taura amma suka kisa ɗauka, suka kisa yi aikin. Kamafalil himari, kamar misalin jaki ne yahmilu asfara da yake ɗauke da manya-manyan sufuri-sufuri na littattafai. Ga jaki ana ce da shi jahili jahili, amma kuma a bayansa za ka iya ɗora masa dakon manyan littattafai. Kenan ilimin da yake bayansa kuma bai amfane shi ba. Gashi ya ɗauki ilimi amma kuma tare da haka jahili ne. Yahudawa ga su suna ɗauke da ilimi amma kuma aikinsu na jahilai ne, aikinsu na rashin sanin ya kamata ne. Da haka Ubangiji ya ce yashruna dhalala, suna musanya bata da shari'a. Wa yuriduna an tadillu sabil, kuma fatansu da burinsu shine kuma ku bata kamar yadda suka bata. Burinsu su sun san sun bata, kuma sun san in sun mutu akan abin da suke kai wuta za su shiga, amma ba sa so su shiga su kadai, so suke su samu abokan tafiya, su samu abokan rakiya. Wadda kathirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq. Sau da dama Yahudawa suna fatan ku bata kamar yadda suka bata, dan ku zamo kamar yadda suka zamo kafirai, dan su samu abokan zaman wuta tare da su a ranar tashin alkiyama. Ba komai yasa suke muku haka ba sai dan hasadan da take cikin zuciyarsu, dan Allah ya turo muku fiyayyen annabawa, ya saukar muku da fiyayyen littafi. Su burinsu ina ma a ce wannan littafin da yaransu aka saukar, su burinsu ina ma a ce wannan annabin dan cikinsu ne. Sai Allah ya ki yayi abin da ya ga dama, sakamakon haka suka kullawa littafin, suka kullawa annabin, suka kullawa duk wanda ya yadda da littafin. Wadda ta'ifatu min ahli alkitabi law yadullunakum wama yudilluna illa anfusahum wama yashurun. Bangare da yawa na Yahudawa sun so su batar da ku, amma karshen batar a kansu zai kare, sani ne ba su yi ba. Domin duk lokacin da ka batar da mutum kana murna ka batar da shi, ko da ya bata amma ka sani ka dauki alhakin batansa. Da haka Ubangiji subhanahu wataala ya ce da yawa daga cikin ahlul kitab waɗanda muka ba su littafi, Yahudi da Nasara, sun sauya shari'a da bata, a madadinsu shiri sun bata, kuma suna so ku ma musulmi ku muku bata ku zama tare da su. Shi yasa ba za su taɓa kyale ku huta ba. Yau wasa daga wancan sai wancan, yau fitsara daga wancan sai wancan. Za su zuwaru wasu daga cikinsu suna yi, dan ku kuma ku yi ta koyi da su. Su zama fitsararru ta fuskar shiga. Kaga namiji yana tafiya wando a kwaɗe, kamar wani ɗan reno, kamar wani ɗan yaye. Wai shi gaye ne, birni ne, waye wake. Saboda Yahudawa ne suka zaɓi wasu daga cikinsu su yi wannan iskancin, dan ku kuma wawaye ne, ƴan sauti na kuka ji na biyo ne, ma'ana za ku yi koyi da su. To amma su sun riga sun san makomarsu, sun riga sun san me suka siya, so suke yi su kai ku su baro. A yi ba uwar ba riba, ma'ana a yi haihuwar guzuma ɗa kwance uwa kwance. Da haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce yuriduna an tadillu sabil, so suke yi ku ɓace wa hanya, shi yasa suka ɓace dan su shata muku hanya. Wallahu a'lamu bi'a'daikum, Ubangiji ko yana sane da maƙiyanku. suwaye makiyan musulmi sune yahudawa domin cikin al'umar duniya wadanda suka fi gaba da kiyayya ga annabin musulunci da addinin musulunci da qur'ani sune yahudawa masu sauki saukin kiyayya kuma sune nasara kiristoci in ka hada kiyayyar da kirista yake wa musulmi da kiyayyar da bayahude yake wa musulmi babu ma hadi kiyayyar bayahude ta ninka in ka hada kiyayyar da kirista yake wa musulmi da kiyayyar da bamaguje yake wa musulmi to kiyayyar da kirista yake wa musulmi tafi sauki sauki kiyayyar baguzawa tafi yawa da haka ubangiji ya gaya mana komai dalla dalla filla filla makiyanmu ya gaya mana suwaye number 1 suwaye masu biye musu suwaye na karshe latajidanna ajaddan nasi adawatan lillazina amanu alyahuda zaka samu wadanda suka fi kiyayya ga mu'minai kiyayya ga annabin musulunci kiyayya ga qur'ani sune yahudawa sune number 1 wallazina asharaku sai kuma maguzawa marasa addini ko masu bautar gumaka amma masu sauki saukin kiyayyar fa walatajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina amanu alladhina qalu inna nasara masu ka sauki saukin kiyayya wanda suka dan fi sauƙaƙa wa musulmi sune nasara ubangiji yake zalika bi anna minhum qissisina domin a cikin su akwai fada fada masanan injila ta gaskiya wal ahbar cikin su akwai ahbar wadanda suka kebance kansu dan bautar Allah dadda suna yin ta ne bisa ga jahilci bisa ga kuskure wadaka ubangiji subhanahu wataala yayi mana bayanin komai dalla dalla filla filla wallahu a'lamu bi adaikum Allah ya fi ku sanin makiyanku kuma ya gaya muku suwaye su ya rige muku kuna da hankali kuna da tunani ku riki makiyanku a matsayin makiya ku yi zaman yan marina ku yi zaman doya da manja ku yi zaman cinaka in cinawa ko kuwa ya rage muku za ku yadda wannan wa'azi da Allah madaukakin sarki ya muku ku dauke su a matsayin masoya ubangiji madaukakin sarki ya ce la tattafizu aduwi wa aduwakum awliya ahir kada ku riki makiya na makiyanku ku ce za ku mai da su masoya tulquna ilayhim bil mawadda ku rinka nuna musu wata kauna har ku rinka tattaunawa da su kuna gaya musu kalmomi na wanda ake gaya wa masoyi alhalin su makiyanku ne wa kad kafaru bima ja'akum min alhaq alhalin sun kafircewa abin da yazo muku na gaskiya yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum karatum jihadan fi sabili ibtiga'a mardati in dai kun kasance kun yi imani da Allah kun yi imani da manzon Allah kun yi jihadi dan neman yardar Allah tulquna ilayhi bil mawaddati wa ana a'lamu bima asaytum wa ma a'lamtum kuna nuna musu ki soyayya a fili ubangiji ya ce ni kuma na san me kuke bayyanawa na san me kuke boyewa da haka ko shakka babu kuskure ne ba karami ba musulmi ya riki bayahude masoyi ya rike shi madubi abin dubawa daga gare shi zai kwaikwayi rayuwa zai kwaikwayi sa kaya zai kwaikwayi zama da tashi da magana wannan shi baye ne wayayye shine wanda ya iya zama da makiyinsa makiyinka ko ba za ka yi fada da shi ba amma sai ai tunaka in tunawa ba rowa bane halin zamani lakum dinukum waliyadin fa in lam tu'minu bi fa atazilun li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun da ka fika san irin zaman da zakai da makiyinka amma ba daidai bane ba hankali bane ba tunani bane ba koyarwa addini bane makiyinka kace shine masoyi makiyinka kuma kace shine abin da zaka kwaikwaya kai rayuwa da shi in kai haka zakai hasara a ƙarshe zaka wayi gari ya kai kai a baroka ba yadda za a yi makiyi ya nuna wa makiyinsa hanya madaidaiciya ko hanyar da za ta kulle ko kuma ya masa abin da yake na kirki ko na gari ko da ya kawo abu ya baka da sunan taimako ƙarya yake yi akwai cuta a ciki kai ne kawawantar da kanka kawawantar da ƙwaƙwalwarka kai yi jifa da wahayin ubangijinka har kake ɗaukar makiyinka zai iya taimakonka da haka ba daidai ba ne wannan ba koyarwa addini ba ce wannan ubangiji ya ce wallahu a'lamu bi adaikum Allah shine masanin yanku ya fi ku sanin masu son ku ya fi ku sanin masu kin ku da haka in yace muku wani masoyin ku ne ku yadda masoyin naku ne in yace wani makiyin ku ne ku yadda makiyin naku ne dan ya fi ku sani wa kafa billahi waliya lalle Allah ya isa mataimaki a gare ku in kun yi riko da koyarwar da ya muku wa kafa billahi nasira kuma lalle Allah ya isa majibincin al'amari a gare ku in kun yi riko da wa'azin da ya muku na'am
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا
من الذين هادوا دقتكين يهودا ويحرفون الكلمة أم مواضعه akwai wadanda suke sauya magana amma wadihi daga yadda take ubangiji ya gaya musu cikin littafin at-taura cewa zai aika annabin karshen zamani wannan annabin karshen zamanin balarabe ne sannan kuma za a haife shi a garin makka zai hijira ya koma madina a bayan sa tsakanin kafadinsa akwai hatimin annabta sannan garin da zai rayu ita madinan gari ne mai yawan itaciyar dabino duk sun san wannan a cikin littafin su ga kamannin sahabbansa ga sifofin su ga sifofin mahaifarsa da kuma inda zai rayu ya hijira a ke koma amma tare da haka sai suka canja tare da haka sai suka boye tare da haka sai suka ce ƙarya ne babu bayanin su a cikin littafin su shi yasa Allah yake alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun wadanda muka ba su littafi kafin qur'ani yahudawa ya'rifunahu sun san annabin karshen zamani sun san sifofinsa sun san kamanninsa sun san inda za a haife shi da inda zai rayu ya koma kama ya'rifuna abna'ahum wa wallahi sun san shi ma sama da yadda suka san ƴaƴayensu mana ba yahude inda ya san at-taura in ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai gane shi sama da yadda yake gane ɗansa kuma wannan ya faru a aikace lokacin da Abu Talib ya dauki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da shi kasar Sham da nufin kasuwanci tun kafin ya girma a aiko shi Annabi yana tafiya sai ya zo wani waje akan hanya gab da za a shiga garin Baitul Maqdis kasar Sham kenan ana zuwa daidai wannan wajen sai Annabi yake ya gani da haka Abu Talib ya kyale shi ya huta sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gindin wata bishiya sai ya zauna yana zaunawa sai ga wani malami ko wani dattijo ya fito daga cikin kogon dutse wanda ake kira da suna Buhaira ko Bahira shi ba yahude ne masanin at-taura kuma ya kebance kansa yana ta bautar Allah a wannan kogon dutsen yana fitowa bai tunkari ko ina ba sai ya zo wajen Annabi ya tsaya sai ya ce ina wanda ya taho da wannan yaron sai Abu Talib ya zo sai ya ce ina maka nasiha kamar yadda wannan yaron gida karka shiga da shi kasar Sham karka shiga da shi kasar Kudus kasar Falastinu domin in ka shiga da shi Yahudawa suna nan suna dakonsa suna ganinsa za su kashe shi shi Abu Talib abin ya bashi mamaki me yasa haka ya tambaya dan me kawai yaro su kama shi su kashe me ya musu sai ya ce to bari in gaya maka wannan yaron da kake gani tunda ka taho na jiyo kanshinsa da kanshinsa ma na san shi ne kuma wannan waje da kaga ya zo ya zauna tunda Allah ya yi wannan bishiyar ba wani mahaluki da ya taba zama a karkashin ta sai Annabi a tarihin duk annabawan duniya sun zauna a karkashin wannan bishiyar domin in kai ba Annabi bane ka nufe ta zaka zauna Allah zai kautar da zuciyarka ba zaka iya zama ba a karkashin ta yake da haka wannan bishiyar da kake gani zaman sa da yayi a karkashin ta ya dade tabbatar min da cewa shine dai annabin da ake dako kuma ga kabannin sa ga kaza da kan ne maka shawara kamar da shi gida sakamakon yadda yasa kenan Annabi bai shiga garin Baitul Maqdis Sham ba a karo na biyu lokacin da Abu Talib ya taho da shi ko a karon farko da haka aka mai da shi gida wata rana sayyidina Umar ya wuce dabar wasu Yahudawa a Madina suna hira sai yake ce da su ina gama ku da Allah Qur'ani littafi ne na gaskiya mu ba mu shakka a kansa Qur'ani ya gaya mana cewa ku Yahudawa kun san annabin karshen zamani sama da yadda kuka san ƴaƴanku dan Allah da gaske ne haka sai ɗaya daga cikin malaman Yahudawa Abdullahi dan Salam ya ce wallahi muna gane Muhammadu sama da yadda muke gane ƴaƴanmu ya ce domin ɗanka ka auri mace ce ba ka da garantin cewa ba za ta iya haɗinta ka ba da haka ta iya kawo maka ɗan da ba naka ba ne ba ma ta yi ɗan aron hanya ne ɗan shige ne ɗan wani ne amma ta ce naka saboda kai ne mijinta to amma annabin karshen zamani wallahi mun san shi kamar yadda muka san yunwar cikinmu da haka sayyidina Umar yace to me yasa ba za ku yi imani da shi ba sai suka hau kawo dan su uzuri riga kuma na ƙarya shi kan Abdullahi dan Salama tuni ya riga yayi musulunci tuni ya riga ya musulunta amma sauran Yahudawan sai suka kisa musulunta suka rinka kawo su uzuri riga nasu na ƙarya suna cewa abin da yasa ba za mu imani da shi ba dan kaza dan kaza duk dalilan da suka kawo babu wani dalilin da hankali zai karba ballanta na shari'a ta yadda da shi cikin dalilan suka ce da dai ake mala'ikan dake kawo masa wahayi ba Jibril bane Mika'il ne dan sai mu yadda da shi laifin ba nasa bane laifin na abokinsa ne Jibrilu domin mu a tarihin iyayenmu da kakanninmu duk al'umar da aka halakar a duniya mala'ika Jibrilu Allah ya aiko shine commandant operation din halakar da al'umar duk da ta kafircewa Allah shi ya halakar da mutanen Jordan mutanen kasar Annabi Ludu lokacin da suke ta'addancin luwadi su aka shi aka turo ya dauke su da fukafiki kwaya daya sai da suka je kusa da sama ta daya har sai da mala'ikun sama ta daya suna jin karar kajin su sannan Allah yake a dawo da su a kifa su shi ya halakar da Adawa mutanen Annabi Hudu Samudawa mutanen Annabi Salihu mutanen Annabi Nuhu duk waɗannan mala'ika Jibril shi yayi jagoranci lokacin da za a halakar da su hatta kafiran Makka a lokacin da za a yi yakin Badar mala'ika Jibril shi ya jagoranci mala'ikun da suka zo suka kawo taimako aka yayyage da su aka kashe su to wai wannan shine laifin Annabi dan me mala'ika Jibril zai zama shi yake kawo masa wahayi inda an canja an turo Israfilu ko an turo Mika'ilu to zuwa su yi imani ubangiji ko yace man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika duk ma mai adawa da Jibril sai dai yayi tai Jibril dai shi ya saukar da Qur'ani bisa ga doran zuciyarka to da ka suka yi ta kawo uzurrukan su na ƙarya amma dai magana cewa ba su san Annabi ba ƙarya suke magana cewa ba su san Allah yayi wahayi ba ƙarya suke magana cewa ba su san cewa Annabin ƙarshen zamani a Makka za a haife shi a Madina zai rayu ba wannan duk ƙarya ne daka Allah madaukakin sarki yace minal ladina hadu yuhadithuna al-kalima amma wabihi lalle daga cikin yahudawa akwai masu sauya magana daga inda take an ce annabin karshen zamani za a haife shi a Makka sun ce ƙarya ne a Taura bata faɗa ba an ce zai hijira ya koma Madina sun ce ƙarya ne ba mu san wannan ba an ce kamanninsa kaza da kaza da kaza duk sun yi musu kaga wannan shine yuhadithuna al-kalima amma wabihi bisa ga ɗayan tafsirin malamai wadansu malaman suka ce yuhadithuna al-kalima amma wabihi shine Allah yake su faɗi kaza amma saboda taurin kai in sun tashi faɗa ba za su faɗi kamar yadda Allah yake ba sai sun ƙara ko sun rage ubangiji madaukakin sarki ya ce da Yahudawa a zamanin Annabi Musa bayan sun mu Allah laifin da suka yi masa na cewa ba za su yi imani da shi ba dan ya turo Annabi Musa sai dai shi ya zo da kansa wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara suka ce ya Musa ba za mu yi imani da kai ba in dai Allah ne ya turo ka shi din ya zo da kansa wannan taurin kai da ta'addanci da suka yi da gatsali sai Allah madaukakin sarki ya sa suka mutu fa aka zukumu sa'iqatu wa antum tanzurun take Allah ya turo tsawa ta kashe su suna gani daga baya Annabi Musa ya wa Allah magiya ya ubangiji ya zaka kashe su alhalin mun taho tare da su Yahudawa ban mutu laifi ba ma suna neman kashe ni ballanta na yanzu in koma in ce iyayensu sun mutu kuma tare muka fito ba za su kyale ni ba take ya ubangiji ina roƙonka karaya mun su ummai da su wajen iyayensu wannan addu'a ta sa Allah madaukakin sarki ya rayar da su bayan ya kashe su kuma ba asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun to bayan haka Allah madaukakin sarki ya ce da su su tafi su je su shiga Baitul Maqdis tare da Annabi Musa alaihi salam a lokacin Baitul Maqdis waɗansu mutane ne masu girman jiki ana ce da su amalika amalikawa Allah ya ce da Annabi Musa ka je da kai da banu Isra'ila ku shiga garin in kuka shiga garin duk girman jikinsu zamu sa muku tsoron zamu sa muku tsoron ku suna ganin ku za su gudu dan haka sai ku kore su daga garin ku kuma ku zauna ku ci gaba da bautawa Allah a can lokacin da Annabi Musa ya ce da su ku zo mu je Allah ya umarce mu je mu shiga gudun in muka shiga waɗanda suke ciki za su tsorata in sun ga mu su gudu ba faɗa za a yi ba amma kalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha suka ce Musa wannan gari fa ba za mu shiga ba har abada in dai waɗannan suna ciki bayan an ce sai sun shiga za su fita amma suka ce su kuma ba za su shiga ba inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun ƙarshe mutum bi kadai cikin mutanen Annabi Musa suka yadda za su shiga Annabi Yusha da kuma Kalib qala rajulani min alladhina yakhafuna an amallahu alayhi madkhulu alayhim albab fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin a ƙarshe dai suka ce ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun to wannan gatsali da suka yi wa Allah subhanahu wataala sai Allah ya jarabce su Qudus dai sai kun shiga kuma sai kun yi shekara 40 kuna ganin kofar amma ba za ku iya shiga ba قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تسأل القوم الفاسقين دا تفيد سكن شكرا 40 قاب أوفر شقا بيت المقدس سنة جني أما تاجا قريسو أولا اللوكة تي الله مدعو كتن سايكي ضدها كدن رحمة فا يرن كي مصر إنوى دقا جماري دو من إند سكتن وجيني سهارة وجيني باب شوكا باب بشيوي باب جدا باب رمفا كما قاد أنا ننزاف مرانا تي الله يتورو هدري تي مصر إنوى وظللنا عليكم القمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى قايموا تي الله يتورو مصر دمنو منو شيني كمزمة وان دو بحوشي كتير اتدربا dan haka wani abu ne mai kama da zuma sai aka turo musu shi suka rinka sha a madadin ruwan sha sannan kuma aka rinka turo musu da soyayyen kanshina suna ci duk da haka saboda kangarewa da taurin kai irin ta ba yahude qalu ya musa wa iz qultum ya musa lan nasbira ala ta'amin wahid suka ce ya musa mu zuma fa ta ishe mu dan rainin hankali ka rasa me zaka rinka ba mu kullun sai zuma me zaka rinka ba mu kullun sai naman kanshina mu a canja mana gwanda albasa gwanda tafannuwa gwanda kaza gwan fadqulana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa dathiha wa basliha duk bayan duk sun yi wannan ta'addancin duk da haka Allah ya yafe musu bayan sun gama dibuwar da suka zo za su shiga kofar sai Allah yake wadkhulul baba sujadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin ku shiga kofar garin mun ji duk abin da kuka yi a baya mun kyale mun yafe amma in za ku shiga kofar garin ku shiga sujadan kuna masu yi wa Allah biyayya kuna masu nadamar laifuffukan da kuka yi kuna masu canja rayuwa tsohuwa da sabuwa ta imani da ta kafirci kuma wa qulu hiddatun ku shiga garin kuna cewa hiddatun hiddatun kalmar hiddatun bi ma'ana uhutut anna khatayana ya Allah to ka yafe mana laifin da muka yi a baya mun ji mun daina amma da suka zo shiga garin sai suka ki shiga suna masu sujada suka shiga garin suna masu daga kai suna masu hura hanci suna masu nuna sin isa kuma suka shiga garin suna hindatun kaga da hindatun da hindatun kusan kalma daya ce bambancin kawai hindatun babu nunun a ciki tsakanin ha'un da da'un amma hindatun akwai nunun tsakanin ha'un da da'un bambancin shine hindatun ka yafe mata zurban mu amma hindatun alkama alkama ma'ana suka shiga garin su ne wa Allah gatsali suna alkama alkama to shine Allah yake minal ladina hadu yuharrifuna al-kalima amma wabi lalle cikin yahudawa akwai yan ta'adda yan taurin kai suna canja kalma ba yadda aka ce su fade ta ba haka suke fada da haka wannan shine tafsiri na biyu na aya minal ladina hadu yuharrifuna al-kalima amma wabi tahriful kalima amma wabi ko dai kace sun canja sifofin annabi cikin at-taura ko kace yuharrifuna al-kalima amma wabi sun fadi kalma makwatan kwaciyar wacce Allah yake su fada amma ba irin ta ba a madadin su ce hiddatun sai suka ce hindatun to wannan shine tahriful kalima amma wadi'i ala ihdal qawlayn bisa ga dayan zatti cikin malaman tafsiri guda biyu to sai dai ita kanta ayar minal ladina hadu yuhadifuna al kalima amma wadi'i wadan su malamai suka ce aya ce tukunta baya mana asalin yadda zancen yake wallahu a'lamu bi a'da'ikum wa min al wakafa billahi waliyan wa kafa billahi nasiran minal ladina hadu shi yasa bisa ga qira'ar hajjaj anan babu aya والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا با ايه بكي من الذين هادوا يحرفون الكلمه اما وضي كو من الذين هادوا ان ايه تكي يتي دومين يدا زنتن يكي شيني والله اعلم باعدائكم من الذين هادوا الله يا سن مقيانكو cikin yahudawa kuma وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا تصن يحرفون الكلمه اما وضي اما بيس راي الجمهور والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا ايه من الذين هادوا كما جمله كي استئناسيا فابن زنچين فابن زنچيني game da yahudawa yadda takadirin sa yake an shafa wani abu suka ce yadda zancen yake asali shine min alladhina hadu qaumun yuharrifuna alkalima amma wadi lalle daga cikin yahudawa akwai wasu kangararru na musamman tsagira na musamman yuharrifuna alkalima amma wadihi wanda suke caccanje maganganun Allah ko dai su canja maganar Allah ta bayanin sifofin manzo Allah ko su canjaje maganganun Allah subhanahu wataala ta fuskar hukunce-hukuncen da ya saukar musu kamar ayar rajamu idan mutum ya taba aure namiji ko mace in yayi zina a kashe shi da jifa akwai wannan hukuncin a cikin at-taura amma suka ce babu suka yi kokarin su canja suka yi kokarin su koye Allah madaukakin sarki ya tona musu asiri shine anan yake tuhumar su da yuharrifuna al-kalima amma wadi'i a wata ayar yace fa bima naqadhihim mithaqahum la'annahum وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة أم مواضعه kaganin ma an tabbatar musu da tahriful kalimi a wata ayar dai har ila yau cikin suratul maida wa min alladhina hadu samma'una lil kadibi samma'una liqaumin akharina lam ya'tu yuharrifuna al kalima min ba'di mawadihi wa yaquluna samina wa zuwa karshen aya dai mana dai akwai tahriful kalimi an mawadi cikin abiyun yahudawa canja maganar Allah da rufe gaskiya da ƙarya da kuma kokarin bishe hasken gaskiya din da ka ubangiji madaukakin sarki ce waye kuluna kuma yana daga cikin ta'addancin yahudawa suna cewa sami'ina wa asaina mun ji amma ba za mu bi ba sami'ina qaulaka wa asaina amraka mun ji amma ba za mu yi maka da'a ba mun ji din kai dan aken Allah ne amma mun ki mu bika sai kuma me kaga wannan tsagiranci ne kwarai da gaske wannan zai bambanta maka tsakanin ba yahudi da kuma musulmi domin musulmi yana cewa ne sami'ina wa ata'ana آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أهل من رسله وقالوا سمينا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك الوصير أما شكو بيهودي سمينا وأطينا منجي بغام غباء دق أبن دفع فاري فارو شيفا كركز أنتي ألا يقيمي ويهوداوا ألا يالا أنتيسو ألا يايفشيدسو كأوكا كوي ذالين تسيئي شيفا أنتي مكا بياني دكي دكي دنجني دها ليسو Allah ba zai yi halicci bawa ya kishi ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ubangiji yana tausayin bawansa sama da yadda uwa take tausayin danta. Ba yadda za yi Allah ya dauki bawan da ya halitta ya jefa a wuta kawai dan ki. In yana kinka asali me yasa zai yi ka? Yanzu uwa zai yi ta dauki danta tana so ta haife shi kuma ta jefa a wuta. Ba zai yi ba hankali ba zai karbi wannan ba. In dai uwa lafiyar ta lau ba mahaukaciya bace ba cutar haukaci ta same ta ba kuma ta dauki danta ta jefa a wuta wannan ba zai yi ba. Hankali ba zai taba yadda da wannan ba. Manzala sallallahu alaihi wasallam yake to yadda uwa take tausayin danta ba za ta iya dauka sa ta jefa a wuta ba salin alin to Allah ya fita tausayin bayin sa in dai kaga bawa Allah ya dauke shi ya jefa a wuta to karka dauka zalunta sai ka tambayi me yayi wa Allah in aka ga ya maka sai kaga cewa lalle abinda wannan bawa ya tantance ai masa haka da ka yahudawa sun yi abinda babu wani dan adam da ya taba yi wa Allah na shegantaka irin sa ubangiji ya daukake su yayi musu ni'imar da bai taba yi wani bakafin su amma su kuma da suka tashi sai suka yi masa butulci suka yi masa laifin da ba wanda ya taba yi masa irin sa annabi Musa yake wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin Allah ya daukaka ku duk annabawa da ake yan cikin ku ne Allah ya ba ku mulki duk masu mulkin duniya a da ku ne Allah ya ba ku abin da bai taba ba wani bahaluke ba sakamakon haka ku yi masa godiya mana sakamakon haka ku bauta masa mana amma sakamakon haka a madadin su haka sai suka koma suna kafirci wannan shi ya Allah madaukakin sarki ya fushi da su fa ba'u bi ghadabin ala ghadabin walil kafirin azabun ali suka dawo da fushi kan fushi azaba mai radadi kuma ta tabbata ga kafirai da haka wa yaquluna suna cewa sami'na mun ji wa asaina kuma mun ki mu bi wa sama'a ghayra musma'in kuma mun ji kada Allah ya sa kai kuma ka ji mana in suka zo za su yi magana da annabu babu ladabi gatsali suke masa wasma saurare mu ka ji ghayra musma'in Allah ya toshe kunnanka daga yanzu karka sake ji shine ma'anar ghayra musma'in bisa ga tafsirin wasu malamai suka ce wasma za su zo su cewa annabu mun ji ghayra musma'in kuma kai ma ka ji mu maganar mu ba abin kin ajibace ba mana dai babu ladabi cikin magana domin ko su ce Allah ya toshe ji ko su ce ji mu kuma karka kika saurare mu kaga dai duk a ciki akwai rashin ladabi na magana annabawan Allah ba da haka ake magana da su ba la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'd magana da annabi ba kamar magana ne da kowane mutum ba a duniya la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dikum li ba'd in antahabata a'malukum wa antum la tash'urun kada ka daga wa annabi murya ko ka girme shi ko mahaifinsa ne kai ko wan mahaifinsa ne kai saboda me saboda yana da wata daraja da koda kai babansa ne shi kuma a wajen Allah annabin ka ne ba za ka shiga aljanna ba sai ta hanyar sa Allah ba zai karba aikin ka ba sai da shaidar sa to kaga yana da wata daraja yana da wata kima ta musamman a kanka ballantana kuma kai ba ubanka bane kai ba wansa bane kai wani ne daban cikin al'umma dole ne kai ladabi ga annabinka da ka sukan ce wasma ghayra musma'in kajimu kada ka ki sauraron mu ko wasma kajimu ghayra musma'in Allah ya toshe kunnanka daga maganar mu kakka sake jin komai ورائنا لين بألسنتهم كما سنا أنفاني لكلمة رائنا كلمة رائنا كلمة تيوتي أيار الله رباوة أكويتا أيار يهودا وما كما أكويتا سيدي ما أنت على ربشي تاشابا بند ما أنت تلارك تيهودا شي على ربشي إذن كتير متن رائنا كان نفن صوراريني جيني kula da ni. To amma a Yahudanci in kace ra'ina, to su kuma suna nufin wawa, minar ra'una wa hiya al-humqu. Daka Yahudawa da suka gane wannan kalmar, sahabbai suna amfani da ita a gaban annabi. Idan annabi yana magana da sahabbai sai ya juya yana magana da wancan, sai wani wancan bangaren sai ya ce, ya rasulullahi ra'ina, ya ma'aikin Allah saurare ni, ni ma magana nake. To su kuma Yahudawa sai su zo, sun samu dama, sun samu mashiga, ana magana su kuma sai su ce ra'ina, suna fadarta da ma'anar yarensu, suna nufin wawa dolo, sai su juya su tuntsire da dariya. To kwata-kwata sai Allah yake da mu'minai a daina amfani da wannan kalmar a gaban annabi. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu inzurna wasma'u. Ya ku waɗanda suka yi imani, daga yanzu kalmar ra'ina mun soke amfani da ita, a daina fadarta. Wa qulu inzurna wasma'u, a madadin ku ce ra'ina ku ce unzurna, saurare mu. Wasma'u kuma in ya jiyo yana sauraron ku, ku kasa kunne ku ma ku ji. Walilkafirina azabun alim, su kuma kafirai da suke fakewa da waccan kalma su gaya wa annabi Bakar magana su juya suna dariya, azaba mai raɗaɗi tana dan tana jiransu. To shine ma'anar wa ra'ina, kuma su zo suna amfani da kalmar ra'ina gaban annabi dan wulakanci da cin mutunci da zagi. Layyam bi alsanatihim, suna masu karkatar da ita wajen faɗa da harsunansu, ma'ana su faɗe ta kamar yadda larabawa suke faɗar tasu, ɗari bisa ɗari babu bambanci. Wa ta'anan fi dini, suna yin hakan ne da nufin suka ga addini, da nufin zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ubangiji yace walau annahum, ina ma dai a ce su qalu, sun ce sami'ina, mun ji, wa ata'ana, mun yi biyayya, a madadin sami'ina wa ata'ina. Sannan su ce wasma, ka saurare mu, wanzurna, ka ji mu, a madadin su ce ra'ina. Ubangiji yace da sun yi haka lakana khairan lahum, da ya fi musu alkhairi, domin ka aikata daidai shi ne zaman lafiya gare ka, ka aikata rashin daidai kuma tashin hankali ne kai a karan kanka tun a karan farko kafin waninka. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma'a wanzurna lakana khairan lahum, walakin sai dai fa la'anahumullahu bikufrihim, Allah ya tsine musu ne sakamakon kafircinsu. Lakana khairan lahum wa aqwam, da ya fi musu alkhairi kuma ya fi zamowa daidai. Aqwam shi ne a'adal, ya fi zama daidai kamar yadda ya kamata a ce an faɗa ga annabi. Walakin sai dai fa su Yahudawa, abinda ya sa suke ta yin abinda suke yi, la'anahumullahu bikufrihim, kafircinsu ya ja Allah ya la'ance su. To ku, duk wanda Allah ya la'ance shi ba yadda za a yi daidai, domin sai Allah ya yarda da kai, ya shirye da kai, sannan kake daidai. Amma matukar ya la'ance ka, ba za ka taɓa iya yin daidai ba. Abinda ya jawo Yahudawa sun yi ta laifi ne har ta kai Allah ya fushi da su ya la'ance su, shi yasa ba za su taɓa daidai ba. Duk yadda za a gaya musu daidai ba za su bu ba. Shine walakin la'anahumullahu bikufrihim, kuma abinda ya ja Allah ya la'ance su kafircinsu ne, ba zalunci bane ba. Laifuffukan da Allah ya ta faɗa su yi, yace ya yafe su yi, yace ya yafe su, ce ba za su sake ba su sake, shi ya ja Allah ya tsine musu. Sakamakon haka kuma Allah maɗaukakin sarki ya ɓata su, ya ɓata rayuwarsu, ya ɓata zukatansu da ayyukansu, ba sa taɓa yin daidai. Daka fa la yu'minuna illa qalila, ba za ka taɓa ganin sun yi imani ba sai dai lokaci ƙanƙani. Ai illa waqatan qalilan, sai dai a ɗan wasu lokuta ƙanƙani. Yanzu da za a gaya maka labarin Yahudawa, tun daga bayyanar annabi Musa har zuwa ya rasu ya bassu, imaninsu da shi ɗan ƙanƙani ne na wasu ƴan lokuta. Fagerancin da suka yi masa ya fi yawa. Su ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara, lan nasbira ala ta'amin wahidin, atattakhizuna huzwa. Duk waɗannan su ne ta'addancin da suka yi ta yi. In ka duba tarihinsu, babu wani kyakkyawan tarihi a cikin rayuwarsu. Mu'amalarsu da annabawa ba kyakkyawan mu'amala ba ce ba. Daga annabin da suka kashe, sai annabin da suka shirya wa tarkon za su kashe Allah ya tsiratar da shi, sai annabin da suka kora daga gari, sai annabin da suka yi wa kaza, sai wanda suka yi wa tsageranci, sai wanda suka yi wa sharri, aikin suke nan tun da Allah ya yi duniya. Da haka shi yasa Allah ya ce su suka fi kowa sharri cikin halittu a ban ƙasa. Inna sharrad dawabi inda Allahi alladhina kafaru fa hum la yu'minun, alladhina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Su ne mafi sharrin halitta a ban ƙasa, saboda mummunar ɗabi'arsu ga mahaliccinsu, mummunar mu'amalarsu ga annabawansu. Shine fa la yu'minuna illa qalila, a tarihinsu ba inda suka yi imani sai a ƴan wajaje, ƴan ƙanƙani, ƴan kaɗan kaɗan. Da haka anan akan ƙaddara waqatan qalilan, sai zama qalilan sifa ce, waqatan kuma mawsuf ne an shafe shi. Ai fa la yu'minuna illa waqatan qalilan, wadansu malamai sukan fassara su ce fa la yu'minuna illa qalilan, ai illa imanan qalilan, basu yi imani ba a tarihinsu sai imani dan kankani, domin sukan raba littafi ne in Allah ya saukar su zabi ayoyin da suke so su yadda, sauran su ce bamu yadda ba, su zabi annabawan da suke so su yadda, sauran su ce bamu yadda ba. Shi yasa Allah yake afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, yanzu ku rinka zaban littafi ku ce kun yi imani da bangare kaza bangare kaza ba ku yadda ba. Amma jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya, ba komai bane sakamakon me yin haka daga cikin ku sai face kunyata tun daga nan duniya. Wa yawmal qiyamati yuraduna ila ashadil azab, alahira kuma za a maida mutun zuwa cikin mafi tsananin azaba. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun ko amma ta'malun, a wata ayar a wata fassara ta malamai, fala yu'minuna illa qalilan, ba sa imani sai ɗan kaɗan ne daga cikin su suka yi imani. Yanzu duk Yahudawan da ka sani a duniya a tarihin At-Taura da Linjila da Zabura da Qur'ani, idan aka ce ka tsamo mu'minan cikin su zaka iya faɗa su, ba su wuce a ƙirge su da ƴan yatsu ba. Cikin Yahudawan da suka yi zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka da Madina da Khaibar, zaka iya kidan yi suwaye suka yi imani da shi. Akwai Abdullahi ɗan Salam, akwai irin su Ka'ab al-Ahbari, akwai irin su Wahab ibn Munabbahin, waɗannan su kaɗai ne cikin Yahudawa da ire-iren su waɗanda aka samu a tarihi sun yi imani a zamanin Annabi. Duk gwagwarmayar da ya yi da Yahudawa da duk irin zamantakewar da ya yi da su da duk irin gaskiyar da ya kisan musu da irin ƙure su da ya ta yi a wajen dibet da suka yi ta yi da shi ba ɗaya ba ba biyu ba. Amma fala yu'minuna illa qalila, ba waɗanda suka yi imani da shi sai ɗan kaɗan, kamar yadda Allah ya ce da Annabi Nuhu, fama amana ma'ahu illa qalil, ba wanda ya yi imani da Nuhu sai ɗan kaɗan cikin mutane. Da haka ire-iren waɗannan kaɗai su suka yi imani, su Allah kaɗai maɗaukakin sarki ya ba cikin Qur'ani. Laisu sawa'an min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-layli wa hum yasjudun, wa min ahli kitabi man in ta'amanhu bi qintarin yu'addihi ilayhi, wa minhum man in ta'amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayhi. Waɗannan ƴan kaɗan ɗin da suka yi imani, alladhina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun, wa idza yutla alayhim qalu amanna bihi innahu al-haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin, ulaika yutawna ajrahum bima marratayn bima sabaru wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'a wa bima razaqnahum yunfiqun. Daka ƴan kaɗan ne cikin Yahudawan da suka yi imani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin sauran annabawa. Shi yasa Allah ya ce minhum ummatun muqtasida wa kaseerun minhum sa'a ma ya'malu, cikin su akwai ƴar al'umma ƴan kaɗan wacce ta bi Allah ta yi imani, amma mafi yawan su aikin su mummuna ne. Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantarta. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko mai tambaya ce assalamu alaikum, malam mutum zai iya fitar da zakka ko da kuɗin ba su shekara ba, idan yana so ya sa watan Ramadan ya zama lokacinsa na bayar da zakka? Allah bai dora maka cewa dole sai kai zakka a watan Ramadan ba. Allah ta yi kawai in kuɗinka sun kai shekara cikin irin abin da sai ya shekara ake yi wa zakka, kai zakka. Dan me kai kuma zaka ce dole sai a Ramadan za ka yi zakka? Ba daidai bane ba, wannan kusure ne. Baya daga cikin aikin Annabi da sahabbai cewa su suke sawa kansu lokacin zakka. Lokacin zakka in dai na abin da sai ya shekara ne, za ka riƙe lissafi ne daga ranar da ka same shi zuwa shekara ta kewayo, sawa'an ko a wani wata shekara ta kewayo maka kai dai ka ba da zakka, ba ruwanka da sai Ramadan. Waye ke maka yin zakka a Ramadan tana da wata falala ta musamman, alhalin kuma lokacin zakkar bai ba ko lokacin ya wuce? Domin in mun halatta maka cewa za ka iya jawo lokacin ya zama daidai da Ramadan, to shi ma wanda kuma zakkar ta sa ta yi tun a Rabi'ul Awwal, tun a Rajab, sai ce to ni ma bari in tura sai mun je Ramadan, shi ma wancan an rage man, ni kuma ba sai a ƙara min ba. To hukuncin duk wata ibada da Allah ya sa mata lokaci, ba a ƙarawa ba a ragewa. In ka ƙara masa in kai ba zai ba, in ka rage masa in kai ba zai karɓa ba. Idan sallah ce Allah ya ce maka azhar ka yi ta da zarar rana ta shiga tsakiyar sama ta karkata, sai ka ce to ni yau ina ganin a wannan lokacin ina dan uzuri, akwai baccin rana, zan yi ta, da haka bari in dan ƙara ko in rage. Kai asuba azhar din ka tun asuba tayi, ko ka ce to bari in jinkirta azhar din nan, in rana tayi sanyi sanyi da yamma nayi bacci na koshi na tashi sai in yi, tayi. Kaulan wahidan a wajen malamai, duk ibadar da Allah ya saba ta lokaci, ka dauke ka canja lokacin dan ganin damarka, to wannan ibada ko kai Allah bai karba ba. Da haka dai ya dan uwa bai halatta ba kai haka, kai hakuri lokacin da Allah madaukakin sarki ya sanya shine lokacin da ya mallaka maka dukiya kuma ya kewayo kuma ta isa zakka kai zakka a wannan lokacin lalla dan uwa yana kishin abin da yake ganin masu hali suke yi na aikin alkhairi a watan ramadana wasu ma suke suna zakka ne a watan ramadana to waɗannan in dai lokacin zakkar su ne haka babu laifi in ku ba lokacin zakkar su bane su jira sai lokacin zakkar su yayi kuma sau da dama waɗansu sukan yi amfani da zakka a watan ramadana sai ta yin abu da sunan alheri kuma alhalin kuɗin zakka ce kuɗin zakka fa in ka bayar ba ko na gode ba a ce ma ya kamata ka fahimta zakka ba kuɗin ka bace kuɗi ne na Allah ya baka kuɗin da suka kai zakka yake ka kasa 40 ka bashi daya yanzu mukaddara kana da munasabin zakkar ko dai 1700 da wani abu ka kasa 40 ka cire daya to amma wai wannan 40 din da ya kasa ya cire kwaya daya ta shi yake wa Allah taƙama da ita kai da ya baka 40 bai maka taƙama ba sai kai da zaka dauki daya ka bashi shi kake masa taƙama har kake ganin sai ka ba bayin sa sai sun zo sun gode maka sai ka laya su akan layi kana bi kana ba su suna alhaji mun gode ba kudin ka bane kudin su ne in baka ba su ba zaka raina kanka idan Allah ya yi maka abin da kai wa talakawa kana 40 din nan daya cikin 40 din nan shi kuma sai kwashi 40 din duka za a ga wa zai fi shiga jiki wa zai fi ji a jikin sa dan haka zakka mu gane cewa ba haƙƙin mu bane haƙƙin Allah ne haƙƙin talakawa ne wasu sai su dauki kudin zakka su jira lokacin azumi yazo sai su ta sayo mutane jeran kunu wai sai ka sai musu jeran kunu kudin ka ne kudin sa ne yace maka zai sha kunu tayu baya san kunu sai ka dauka sai ka bashi kunu dole wani sai yayi maka waya malam wallahi wani dan uwana ne zan bashi zakka amma ina ganin in na bashi kudin nan zai sakarci da su kaji shi gwanin sarkin sanin kudi dan haka malam in sai masa buhun shinkafa ga acici baya san shinkafa riga yake so ya dinka da kudin sa baya san shinkafa adashi yake so ya da kudin sa dan me sai kai masa abin da kake so kai da kudin shi da kudin sa kai kuma ba mai kudin ba mana kudin ba naka bane kudin nasa ne shi zaka ba wai abin da ya ga dama da kayan sa in dai mai hankali ne ba mahaukaci bane za a bashi zakka malamai suka ce ba ruwan ka dauki kayan sa ka bashi duk abin da ya ga dama yayi da kayan sa kudin sa ne in dai ya cika sharadin ya ci zakka lokacin zakkar yayi dauki ka bashi ka ce yayi kaza ko karkai kaza wannan ba ruwan ka ba naka bane kuma in ka dauki kudin mutane na zakka ka sai musu jeran kunu ka sai banza sun sha banza ba kai zakka ba ba inda aka ce kai zakka kudi da jeran kunu in manomi ne kai jero ka noma to wannan shi zakai zakka jero amma ba manomi bane ba kai kudi ne da kai saboda tsabar wayo ka tafi ka je ka sayo jero ka ba su wai su ba za a ba su kudi ba talaka bai san kudi ba ubangiji ya ce hikimar da ya sa muka ce ai zakka likai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum dan kada kawai dala sai a hannun mai kudi talaka shi ma yana so ya ga kanshin ta ko a tarihin rayuwar sa sai ya taba rike dala amma kai shikenan kankam ka rike dala sai dai a hannunka jero kuma a hannun talaka wannan ba gaskiya bane wannan ba daidai bane wannan kuskure ne dan haka in dai muna son Allah ya karba ayyukan mu mu yi da ikhlasi kuma mu yi kamar yadda yake ko da zuciyar mu ba ta so mu fi karfin zuciyar mu tirsafa ta mu yi abin da Allah yake abin da Allah ya yi mana babu haɗi da wanda yake mumi 40 ya baka yake cikin 40 ka dau daya tak ni ina rasa irin wannan tunani na bil adama da tsabar san kai irin na dan adam shedan ne zai zo ya taimaka wa'azi ya taimaka fanfan iska ya ta tsoratar da shi da talauci ya taimaka fatawa ta san zuciya ai ba komai ma in ka ba su gero ba talaka bane ai za su sha gero suna bukatar kunu ai ba komai ma sai musu sukari ai ba komai ma yi musu kaza alhalin Allah da ya ba da kudin ga abin da yake ai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum malam menene hukuncin tazarar haihuwa a musulunci tazarar haihuwa a musulunci ya halatta in dai ba tsoran talauci yasa ba in dai ba kin ƴaƴan yasa ba in dai ba kawai koyi da nasara bane so kake karayi kai ɗaya matar ka ɗaya ƴaƴan ka biyu namiji da mace karan ka ɗaya ya riga ya tsara dan haka ba zai wuce haka ba duk kuɗin sa matar sa ɗaya ba zai ƙara ba in mata za su mutu a duniya shi ba zai ƙara ba ba zai taimaka ba ba zai rage wani ɗawainiya ba kuma shi fa a gidansa kila ƴaƴan sa mata biyar sai ka ce to kai ma an bar ma kayan ka ka dafa ka ci to dan haka hukuncin tazarar haihuwa a musulunci in dai dan tarbiyya ne ko dan lafiyar uwa ya halatta akwai macen da in tana haihuwa akai akai to lafiyar ta za ta shiga matsala ko kuma lafiyar ƴaƴan za ta shiga matsala ko kuma tarbiyyar ƴaƴan za ta rikice mata wani yaron bai riga yayi kwari ba wani ya zo to sai hankalinta ya rabu shi kansa wancan ba a gama masa tsarkin kashi ba ga kuma sabo ya zo shi wancan ba a dora shi ya kai yadda zai iya wa kansa ba ga kuma wani sabo ya zo a dalilin wannan yakan sa ayi tazara haihuwa. Sahabbai tun a zamanin Annabi suna yi, sai dai su tazara haihuwa su ba ta shan kwayoyi bace ba. Su yadda suke shine idan mutun yana saduwa da matarsa in mani yazo sai ya zare azzakarinsa sai ya zubar a waje. Suka zo suka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, kaji abin da yake faruwa. Sai yace falima yaf'alu ahlukum zalik, to dan me kuke yin haka? Sai suka gaya masa dalili, bai ce ba kar ku sake yi, sai yace ma min nafsin makhluqa illa Allahu khaliquha, duk abin da za ku yi ku yi, in Allah ya shirya halitta ba za ku hana shi ba, sai yayi. Da haka malamai suka ce wannan ba laifi bane ba in an yi tazaran haihuwa dan wannan. In mutum zai iya yayi koyi da sahabbai ta yadda suke yi, idan ba za ka iya ba ya zama sai matar ta sha kwaya ko kai ka sha kwaya, to sai ka je ka tambayi likita ya tabbatar da cewa wannan kwayar ba za ta cutar da lafiyarka ba. Mu nan a masallaci mun baka fatawa ta addini ya halatta, amma fatawa kuma ta magani sai ka tafi wajen likita. Malami a masallaci ba zai maka fatawar likita ba, likita a ofishinsa ko a asibitinsa shi kuma ba zai baka fatawar malami ba. Da haka malam ya bada tasa, likita kuma ya cika da tasa. Malam ya ce ya halatta a musulunce da wa'ancan manufofin, likita kuma sai ya gwada maka jininka da kuma kwayar da za ka yi amfani da ita, in ta dace ka sha, in ba ta dace ba to malam bai ce maka ka sha kowace kwaya ba, domin haramun ne ka sha kwayar da za ta cutar da kai. Ka ce ai malam ya ce ba laifi a masallaci a iya yi, malam ba likita bane ba. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, kada ka jefa kanka cikin halaka, ka je ka dauki kwaya da ba likita ne ya baka damar ka sha ba, ba tare da an gwada jininka ba ka sha. Duk abin da ya faru sakamakon haka kai kaiwa kanka, in mutuwa kai a sakamakon haka sai Allah ya azabtar da kai, domin ya ce kar kai ganganci ka kashe kanka da kanka, dan shi halice ka ya fi ka kishin ranka, kuma ya kaddara maka ajali, in ka jira lokacin ka yi ma za ka tafi. Da haka wannan shine fatawa dangane da tazara haihuwa. Tambaya ta gaba yace assalamu alaikum, malam ina son karin bayani a musulunce me ya kamata a yi lokacin da aka yi haihuwa, ma'ana suna kenan, abinda ya halatta a yi ko ya tabbata a sunna ake yi in an yi wa mutum haihuwa. Na farko, ana so yaron kafin ya fara cin komai a tattauna dabino a matsa masa ruwan a baki, ya zama shine farkon abin da zai fara shiga cikinsa. Idan uban ya yi haka da kansa ba laifi, idan kuma akwai wani malami a kusa da kai wanda kake tautata masa zato da tsoron Allah sai ka kai masa yayi masa, shi ma ba laifi. Shi ake kira da at-tahniq, a tattauna dabino da ruwan da gudagudan ko toka ko dusa-dusar sai a zuba masa a baki, ya zama shi zai fara ci kafin ya sha nono. In ya riga ya fara shan nono a kyale shi, wannan ya wuce. Abu na biyu shine a jira ranar 7 ko kuma kafin ranar 7 a faɗi sunansa ga waɗanda suke kusa da ku, abokanka ne, sauran dangi ne, a gaya musu wannan yaron mun sa masa suna kaza ko wannan yarinyar mun sa mata suna kaza. Ranar da aka yi haihuwa ana iya sa suna, kafin ma a yi haihuwa ana iya tanada suna a ajiye, in namiji ne za a sa kaza, in mace ce za a sa kaza. Wannan biya tabbata a musulunci. Ranar da aka haifi sayyidina Ibrahim dan Annabi sallallahu alaihi wasallama na ƙarshe, a washe garin haihuwar ya rada masa suna Ibrahim. Da daddare aka yi haihuwar da asuba, da ya fito sallah masallaci ya ce da sahabbai, jaran jiya an min haihuwa na sa wa dan sunan kakana Ibrahim. Nana Maryamu kuwa mahaifiyarta ta sa mata suna a take da ta haife ta, wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim. In kuma an ga dama ana iya ajira sai ranar 7, sannan sai a yada suna. Babu wani abu da ake kira da suna hudu ba a musulunci, wai a zo a yi wa yaro kiran su sallah a dama iqama a hagu kuma a gaya masa sunansa, ai ta motsa baki ba a jin me ake faɗa. Wannan ciwatuwa ce ta wasu daga cikin malamai, sai a ce ga wani malami a unguwa ko a ƙauye shi kadai yake rada suna, ko shi kadai yake daura aure, ko shi kadai yake wankan gawa, banda shi ba wanda ya iya. Idan ya zo sai ya rinka wata addu'a a zuci ya ta motsa baki, ai ai ba wanda zai sani, saboda ya riki wannan hanyar cin abinci, ba ya da wata sana'a sai wannan, kuma mutane su ta tsoransa, ai malam ne mai addu'a daurin aure, ai malam ne mai hudiba suna, duk wanda aka yi wa haihuwa sai an je wajen malam. To wannan ba gaskiya bane, ba musulunci bane. Annabi bai taba yin wata addu'a da sunan hudiba ga yaro ba in an haife shi, ballantana har akai ga ana gaya masa suna ko abin da ya kama da haka. Abu na gaba, a ranar 7 din ana so a yi wa yaron aski. Idan mace ce ma ana so a dan yanki wani bangare na gashin ta, ita ba a yi mata kwalkwal, sai dai a yi mata saisaye. Wannan gashin sai a zo a gwada nauyinsa sai a samu zinare in akwai wadata a je gram din nauyin gashin yaron da aka yi masa aski sai a samu zinare gold sai a sa gram din nauyin wannan gashin na gold sai a dauki gold din ayi sadaka da shi idan kuma baka da kudin da zaka yi da gold sai kai da kudi kuma musamman kudin nerori na takarda ba wai na sulalla ba dan inna sulalla ne fitika ma ta fi nauyin da aka sai ka samu kudi na takarda gurgurdan abin da Allah ya hore maka ka gwada nauyin gashin yaron ka ko yarinyarka da aka aska a ranar bakwai sai kai sadaka da wannan to shikenan kuma sai a yanka masa rago in namiji ne kana da wadatar rago biyu in mace ce rago daya ko tinkiya daya ana iya yanka tinkiya a madadin rago ana iya yanka dan akuya a madadin rago ana iya yanka akuyar kanta a madadin rago amma dai in namiji ne da wadatar biyu ake yanka masa in mace ce kuma daya ake yanka mata wannan shine a takaice dangane da yadda musulunci ya koyar da ladubba na haihuwa in an yi to sannan kuma ba laifi in an yi walima wanda Bahaushe yake cewa suna Larabawa suna yi sunan sa ma'aduba kabaki abincin suna ayi a kira mutane su ci ba laifi dan godiya ga Allah Ibn al-Qayyim a cikin littafin Zadul Ma'ad ya kawo asar na Abdullahi dan Abbas yace lokacin da aka haifi Annabi sallallahu alaihi wasallam kakansa Abdul Muttalib yayi masa abincin suna ma'aduba yayi dafa abinci aka raba wa mutane suka ci dan godiya ga Allah kuma shi yayi masa aski shi yayi masa kaciya domin za ku ji a littattafan ƙarya da tatsuniyoyi ana ce an haifi Annabi da kaciya Ibn Abbas yace ƙarya ne kakansa shi yayi masa kaciya wasu za su ce maka an haifi Annabi sallallahu alaihi wasallam wai da haƙora wannan ba gaskiya bane ƙarya ne an haife shi da kwalli waye sa masa to idan ka ce wannan wai yana nuna daraja ne yau kafirai ma ana haifar su da kaciya a asibiti kaje ka tambayi likitoci ana haifar ƴaƴan arna ma da kaciya ita kaciyar ba wata daraja bace ba da haka ko ka ce an yi wa Annabi ba lantana ma ƙarya ne ba a haife shi da ita ba baya nuna ka haife shi domin inda abu ne wanda na yabo da fifiko shi kadai za a yi wa ba za a yi wani ba yanzu hatimin annabta tambarin cewa shi Annabi ne a bayansa bayan shi akwai mai shi to kaga wannan shine daraja banda shi ba mai wannan amma dan ka ce an haife shi da hakuri to me kenan kuma sai yau kuma sai aka haifi wani da hakuri shi ma ya zama Annabi da haka dai waɗannan maganganu ba gaskiya bane ba wannan a takaice kenan dangane da ladubban idan an yi wa mutum haihuwa akwai littattafai da malamai suka rubuta dangane da haka kuma na san an fassara waɗansu zuwa turanci waɗansu zuwa hausa dan a sauwake wa masu karatu asalin su dai a larabci aka rubuta kamar littafin Ibn al-Qayyim Tuhfatul Mawlud bi Ahkamil Mawlud littafi ne wanda kawai akan sha'anin haihuwa ne duk abin da ya kamata a yi wa jinjiri tun daga haihuwarsa har zuwa ranar bakwai takarda ta gaba a gurje yake cewa assalamu alaikum mallan ya ake niyyar azumi da Hausa babu wata niyyar azumi da Hausa abinda ake kawai idan ya tabbata an ga wata kamar jiya to kai kuma lokacin da zaka kwanta ko lokacin da ka tashi zaka yi sahur sai ka ci abincin da niyyar yin azumin Ramadan 29 ko 30 ba sai ka furta wannan maganar da nake faɗa ba kawai ka kudirce a zuciya ka faɗan ma da baki laifi ne don babu shi a musulunci amma dai dole ka san cewa niyyar ka a zuciyarka shine ka shiga Ramadan kuma zaka yi azumi shine kawai takarda ta gaba yace assalamu alaikum mallan shin iyayen da suka kashe ƴaƴayensu ta hanyar ƙwayoyi zubar da ciki kenan za su kai matakin kisan kai ne ko kuma matakin zalunci yo me suka yi mutum zai yi kisan kai kuma ka ce ya yi zalunci kai masa wani lauyanci zalunci ya yi amma na kisan kai sai dai abinda ya kamata ka tambaya shin su ma iyaye in suka kashe ɗansu ta wannan hanyar ana kashe su amsa ita ce ba a kashe su a musulunci in uba ya kashe ɗansa ba a kashe shi amma dai za a matsa masa ya biya diya sai ya biya raƙumi 100 wajen miliyan nawa kenan yanzu miliyan 37 sai an takura shi sai ya kawo wannan miliyan 37 din amma shi ba za a kashe shi ba kuma miliyan 37 din za a raba ta ne ga dangi amma shi ba zai ci ko sisi ba sauran kayan da dan ya mutu ya bari ma shi ba zai gaje shi ba amma dai a zo a kai shi a kashe shi to a musulunci ba a haka in ɗaya kashe in uba ya kashe ɗansa ko uwa ta kashe ɗanta ba a yi musu haka malamai suka ce abin da yasa addinin musulunci yace haka saboda ya san cewa inde kaga da ya kashe ubanta ko ya kashe uba ya kashe danta ko uwa ta kashe danta to wata matsala ce ta faru ko dai sun game da tabuwar hankali ko kuma sun dake shi ba da nufin kisa ba aka tadda ajali amma dai lami lafiya uba ko uwa ta kashe danta baya yuwa sai dai in ta game da wata matsala ta hauka ko wani abu amma fa shi ta kuma yana iya kashe ubansa yana iya kashe uwarsa da hankalinsa da komai shi yasa shi in ya kashe iyayensa za a kashe shi da ya kashe ubansa za a kashe shi ya kashe uwarsa za a kashe shi amma in su suka kashe shi ba a kashe su sai dai a matsa musu su biya diya a raba wa sauran magada da ƴan uwa su kuma ba za a ba su kosisi ba kuma hukuncin su sai a wajen Allah subhanahu wata'ala da haka za a ce sun yi kisan kai kuma za a ce sun yi zalunci ba za ka ce sai dai a ce sun yi zalunci ba za a ce sun yi kisan kai ba kisan kai suka yi tambaya ta gaba assalamu alaikum ina fatan mallam yana lafiya iyali na tana da bashin azumi kwana biyu na bara yanzu kuma tana shayarwa yaya hukuncin azuminta da bashin baya azumin da take ciki yanzu in za ta iya ta yi idan ba za ta iya ba tunda uzurin shayarwa ne da ita ciyarwa za ta yi ba jira za ta yi ba bayan sallah tarama in mace ta sha azumi sakamakon ciki laulayin ciki ko sakamakon shayar da yaro to ba ramuwa take ba ciyarwa take da ka take tana shin azuminta za ta dauka ta ciyar shikenan ita ta gama babu batun cewa bayan sallah sai ta zo ta rama an gane ko wanda yake rama azumi in ya sha shine mara lafiya rashin lafiyan da ba ciki ba ba shayarwa ba ba tsufa ba sauran cututtuka da kuma matafiye to Allah yake faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra amma mai ciki da mai shayarwa da tsohon da ya girma ba zai iya azumi ba in yayi zai kai da kyar to Abdullahi dan Abdul ce su Allah yake nufi da wa alal ladina yuqunahu su kuma alladina yuqunahu bai ce ba fa iddatun min ayamin ukhra sai yace fa iddatu fa fidyatun ta'amu miski su wadanda suka sha azumi sakamakon yuqunahu ko dai ciki ko kuma shayarwa ko tsufa to wadannan kai tsaye ciyarwa za su yi to sannan azumin da ake binta bara wani uzuri ya sha yasa ta sha idan shi ma uzuri ne na ciki ko na shayarwa to shi ma ciyarwa za ta yi amma idan al'ada ne to ana nan ana binta sai ta jira bayan sallah kuma sai ta rama kuma ta san cewa ta yi ganganci ba a san yin haka ba a san mutum ya jinkirta azumin bara har bana bai rama ba har na bane zo ya cin masa shi yasa wasu malamai suka ce in ya tashi ramawa to sai yana ramawa kuma yana ciyarwa dan ai masa punishment to amma dai wannan magana ce wacce take an gina ta bisa ga ijtihadi ba ka dora wa mutum ukuba da ijtihadi ana dora wa mutum ukuba ne da nafsun qati nafsi yankake Allah ya ce annabi ya ce da shi ake ukuba amma ijtihadin malami ba a ukuba da shi malami kawai ya ce in kaza kaza ya faru ai horo kaza to wannan a musulunci ba a haka in dai horo ne na ibada to Allah ke sawa ko annabi amma ba malami ba kawai ya sa da haka malaman da suka ce in mace ta yi jinkirin ramuwar azumi har wani ya cin mata in ta tashi ramawa sai ta rinka hadawa da ramuwa da ciyarwa ba su da wani nasi akan haka da haka abin da yake akwai sai dai a ce ta rama ta guji yin haka a gaba kuma sai ta istighfari Allah ya yafe mana baki daya a gurguje takarda ta kusa da ta karshe malam mai azumin litinin da alhamis ya samu yayi azumi ranar litinin koda kuwa za a tashi da azumi ranar na ramadan ranar talata zai iya yin haka annabi ya ce la tuqaddimu ramadana bi sawmi yawmin wala yawmayn illa rajulan kana yasumu yawman falyasumhu kada ku tara azumin ramadana da azumin wani daya ko na kwana biyu irin wanda ake cewa na taron wata sai dai fa in mutum yana da wani azumi da ya saba yi to kuma sai ya zama in yayi azumin yau gobe kuma za a yi na ramadan to yayi kayan sa ka saba litinin da alhamis sai ya zama gobe talata za a daura ramadan kuma yau kai litinin daman kana azumi sai kai kayan ka na litinin ɗinka ne da ka saba ba na taron wata bane ko kuma ka saba yi alhamis kuma gobe juma'a za a tashi da ramadan sai kai kayan ka dan azumin alhamis ba wai dan azumin taron wata ba Allah ya sa mu gane sauran tambayoyi guda uku ayi hakuri sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe za mu hada su da sauran tambayoyi